masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da wannan lokaci da kuma sake haduwa da ku a cikin wannan shiri na amsoshin tambayoyinku da kuma shawarwari. Wannan shine shirinmu kashi na 36 a yau 17 ga watan Shawwal Hijira 1446, wanda ya daidai da 15 ga watan hudu shekara ta 2025. Kamar kullum muna tare da babban malaminmu Associate Professor Abdullah Usman Umar Gadan Kaya. Muna yi wa akramaka Allah barka da zuwa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. To ba tare da bata lokaci ba za mu shiga cikin shirin bayan dogon hutu da muka je tun kafin azumi. Amma alhamdulillah mun dawo wannan shiri kuma insha Allah za mu ci gaba da yin shi da ranar Talata. Mai tambaya ta farko bayan sallama ta ce shin mace mara aure za ta iya yin IVF? Ta ce watan a yadda ta faɗa a dasa mata ɗa a mahaifa saboda dalilinta na rashin manema da an fara magana gadan-gadan sai shiru kuma shekarunta na ja, an yi addu'a, an yi rukiya da an gaji. Shine take wannan tambaya.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa usalli wa usallimu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Yan uwa masu sauraron mu da masu kallon mu kusa da nesa, muna muku gaisuwa da sallama irin ta addinin musulunci. Ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake kasancewa a wannan shiri namu na musamman na amsoshin tambayoyi da suka shafi zamantakewa na ma'aurata da kuma sauran matsaloli na addini da kuma shawarwari da ake ba ma'aurata a bisa karantarwa ta alkitabu wa sunna. Muna muku fatan alkhairi, muna fatan kun yi azumi lafiya, kun yi sallah lafiya. Muna fatan abubuwan da muka yi na ibada Allah ya karba, Allah ya sa mu dace. Muna addu'a waɗanda suka riga mu gidan gaskiya, muna tare su cikin wannan shiri, Allah ya yi musu afwa. Mu da ya saura mana abin da ya saura mana, Allah ya sa mana albarka, ba mu nisan kwana da za mu yi wa addini aiki. Allah kuma ya sa aljanna makomar mu. Tambaya ta farko ita ce tambaya akan dasa IVF. Kamar dai yadda shi injiniya Abdullah Ali Musa ya fassara, yayi bayani, shine a dasa mutum ɗa a cikin mahaifa. To yana da kyau ka yi wa mutane bayani ya ake wannan IVF tun da kai aka tambaya kafin na ba da amsa. Me ake nufi da shi, yaya ake yi in ka sani, in baka sani ba kuma to ka faɗi abin da ka sani saboda shi mai saurare ya gane me ake nufi.
Ita a yadda ta faɗa da kanta ta ce dasa ɗa a mahaifa. Na san dai ana amfani da ƙwayoyin halittar namiji sannan a sa a haɗa shi da maniyin macen sai a sa a cikinta kuma.
To ita da dai iya tambayar kenan.
Ita ba ta ma da aure wannan.
To tana nufin a dasa mata ɗa ta haihu?
Ba
ta da aure?
Ba ta da aure.
To in ta haihu in an tambaye ta ɗan nawa yi?
To shi ne ɗan ta ne dai ita a yadda take da sani.
To a ina za a samu ƙwaiƙwayen?
Na wani za a samu definitely na wani namijin.
To amma ina ba da shawaran ka daɗa bincike akan shi IVF din ko zuwa wani sati. Amma za mu ba da amsa a bisa gwargwadon abin da ta faɗa. Ni ma ina ji ana faɗa. To amma ban taɓa coming across cewa mace mara aure ta je a dasa mata ɗa, har ma ta yi tambaya a dasa mata ɗa ta haihu
saboda
maza sun yi wahala. To in dai haka ne,
shekarunta suna jawo.
To in dai haka ne, haramun ne wannan. Malamai sun yi fatawa tun da wannan matsala ce ta zamani. Akwai fatawa da malamai suke na al-umuri mustajiddat, ko al'umul mustajidda new wato abubuwa sababbin abubuwa da suke zuwa tunda kaga lokacin annabi ba a san dasa mai ba dasa da ba da wai sauran su to abinda malamai suka hada kai shine duk macen da ake ce da ta almustajara aka dauki hayar mahaifarta aka dauko dan wani aka sa mata ta haife shi wannan bai da bambanci da dan zina bai halatta ba ta dauki maniyin wani ba mijinta na aure ba a dasa mata ta yi rainonsa kuma ta haife shi akwai yanke nasaba dan yaron idan an zo ambata sunan uba a sai a rasa waye uban shi kuma ba a ce da wane uban sa wane tunda ba ta hanyar shari'a aka same shi ba dan haka baiwar Allah haramun ne a dasa miki da ko jariri ko da kwanki da kwan wani a cikin mahaifarki ki zo ki haihu saboda bala'in san haihuwa saboda tsabar maza suna wahala ba a samu aure ba haram ne haram ne haram ne kuma ina miki albishir insha Allah zaki aure kuma insha Allah zaki samu miji wanda zai aure ki akwai abun da ya kamata mu dauka na izina a cikin wannan tambayar ni gaskiya da na ji tambayar abinda hankali na kai gare shi na fahimci abuwa kamar haka akwai masu son su yi aure saboda Allah ita buranta ta yi aure ta samu magaji mu mata addu'a wannan baiwa Allah Allah ya bata da ta hanya na halal
amin
sannan mu mata addu'a kar ta je ta yi zina dan tsabar sha'awa da kudayin ta samu haihuwa abu na biyu ashe yau mata da kansu sun yarda cewa maza suna wahala kuma aure yana wahala to wannan jan kunne ne ga yara ƴan matan da suke kan titi ba su samu shiga gidan miji ba su shafa kansu ruwa su bi a hankali tunda kun ji ƴan uwanku har sun fara neman fatawa cewa a ba su dama su dasa wa kansu da a cikin ciki dan da ba nasu ba saboda sun gaggauta aure ya ki zuwa sannan kuma duk matar da take da aure take da mijinta to ta rike mijinta hannu biyu kun ji cewa yau gashi na waje suna neman dadin nan saboda babu auren sannan kuma duk macen da take kin haihuwa to ta sani akwai waɗanda kuma suke neman ƴaƴan ruwa a jallosu har na haram din ma suna neman a halatta musu wannan masifa da ake ciki ta karancin mazaje da wahalar aure muna addu'a Allah ya bawa ƴaƴanmu da kannanmu da ƴan uwanmu mazajen kwarai salihai na kirki da za su aura wannan baiwar Allah kuma mu ne mata addu'a Allah ya bata miji na kwarai da za ta yi zaman aure ce mana albishir ma ta ce mallan ga dana na sunna ya zo Allah ya saka da alkhairi wassalamu alaikum
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa mijinta ne yake neman mata kuma ya san ta sani amma bai damu ba tace kuma tana yawan zargin sa sosai a cikin zamantakewar auratayya so shine take cewa kuma an ce haramun ne zargi amma dai tana roƙon Allah ya shirye shi idan ba mai shirwa bane Allah ya kawo sanadin rabuwar su abin da take magana zargin wai an ce in dai ana zargi kamar auren da matsala shine take tambaya akwai ya magana auren nasu
to na farko dai kada ta yi aiki da zargin kada ta yi aiki da shi zargin ta yi aiki da abin da ya tabbata amma idan zargin ya zo ta yi bincike kafin ta tabbata don matar da take zargin mijinta yana neman mata ko yana wata badala to kada ta yi aiki da wannan tunda ba ta da tabbas Qur'ani ya hana mu tabbatar da tuhuma akan ƴan uwanmu ba tare da muna da dalili ba abu na biyu lalle zai iya yiwuwa akwai aure a yi zargi wannan magana da ake cewa in akwai zargi aure babu ba haka bane ana yawan faɗa wai inda aure da zargi babu a'a aure yana nan kuma zai iya yiwuwa a rayuwa a yi zargi abinda aka hana aiki da zargin to idan an tabbatar fa to ba kashe auren za a yi ba a yi masa nasiha ya gyara halinsa a hada da iyaye da shaidu ya yadda ya karbi kuskurensa cewa shi yana neman mata ya ce amana a ci gaba da zama da shi a rufa ƴaƴa asiri dan kada a zo a ce yau baban su yana neman mata ko babanta ta zama budurwa za a yi aure ai uwarta ma auren mutuwa ya saboda ubanta mai neman mata ne in zai tuba ya gyara shi yafi amma in bai gyara ba ni kullum na bada fatawa duk mijin da aka tabbatar mazinaci ne in an tabbatar yana neman mata to ba amfanin mace ta ci gaba da zama da shi a haka saboda illolin da za su biyo baya suna da yawa kwarai sai a rabu ya je ya nemo matan titin ya je ya ta mu'amala da su ke dai da Allah ya rufa miki asiri ba ki neman maza to ki je ki nemi miji mai tsarki da za ku yi aure na sunna a tattare da shi muna miki addu'a Allah ya shiryar da shi kamar yadda kika bukata kuma ba shi kare ba duk matan da Allah ya jarbe su da maza masu neman mata Allah ya shirye musu inda ne ina so na ga muku wani abu guda Allah shine shaida muna wannan shiri ne dan samar da gyara da sulhu tsakanin ma'aurata ni dai a yau ban san fatawar da aka fi yawan yi min ita ba a bangaren mata irin fatawar da ake mu akan wannan larurar mijina yana neman mata mijina yana neman mata mijina yana neman mata wallahi ma dai da ka san wata annoba kuma ina ga yawa mata ne su sani yadda wallahi wanda su dage da addu'a wallahi wani malam tace in ka sa masa yatsa wallahi bai tauna ba amma yana neman mata wata tace wallahi mijinta malami islamiya ne tace wallahi har tafsiri yake tafsiri tace wallahi malam in ka ga hotonsa yana zakalkalewa yana bayanin ayoyi da hadisi abin zai baka mamaki tace amma na sha kama shi wai in ta masa magana sai ce dautsayi ne wancan daban wannan kuma daban to kaga wannan ya zama bala'i ya zama masifa wannan matsala ta neman mata da maza ke yi mazan aure su rinka neman mata a waje kuma neman mata ba wai fata soyayya kawai ce ba zina fa wasu fa suke kama haƙi kawai dai ba su da hujja ne ta shari'a kai tsaye da za a yi masa haddi Allah ya kubutar da mu Allah ya tsare mana rayuwar mu Allah ya shiryar da su masu wannan dabi'a na'am
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take yake cewa ya ga wasu idan an yi raka'a ta nil fajri raka'o'i biyu da ake yi kafin asuba bayan kitowa alfajir kenan idan sun idar sai ya ga sun danki shingida haka to shine yake tambaya menene ma'anar hakan sannan kuma okay mace ce take cewa ita ce ta take cewa a bata nan baka za su zo su zauna da kai da mijin da za ta daura to malama hasat ina ga ta hannunki wannan tambaya ta shigo sai ke min magana sai ta bada number ta sai a hada su da magana insha Allah
to na farko dai ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam idan yayi raka'a ta nil fajr kafin sallah asuba yakan danki shingida haka wannan ya tabbata a sunna so ke ma idan kina so ki in mutum ya yi raka'a ta nil fajr ya danki shingida ya halatta ai an tambaya me yasa annabi yake haka aka ce ya kwana yana sallar dare ya dade yana sallar dare dan kan yi raka'a ta nil fajr kafin a tashi sallah asuba kafin Bilal ya masa sallama to sai ya dan kishin gida haka to shine wasu ke cewa malamai ba laifi za a yi haka din a kishin gida kafin sallah asuba yi a dan dogara da dama ko da hagun kafin ya sallah asuba yi wannan babu laifi sannan kuma kamar yadda kika buƙaci lambar waya a haɗu da manemanta ne ko mijinta
eh wanda za ta aura
wanda za ta aura ne take so ta kawo shi ai masu nasiha gaba ɗaya wannan abu ne mai kyau kware kuma muna yin haka din da aka ba damuwa ki nemi izinin iyayenki sai a san yadda za a haɗu ga shi dan uwa injiniya Abdul Adamu Musa sai a masa magana sai ba ku appointment sai ku zo ai muku nasiha amma da yaddar iyayenki Allah ya sa mu dace Allah ya taimaku na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa dan Allah waye yake addu'ar biyan bukata a zaman tahiya
idan mutum ya gama tahiya kafin ya assalamu alaikum to ya halatta a shari'ar musulunci sauran addu'o'insa bayan ya addu'a rasulu allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseeran wa la yaghfiru dhunuba illa anta zuwa karshe da sauran dukkan addu'o'i da mutum yake sha'awa zai yi ya halatta bayan tahiya yi kafin ya sallama ko fa abu da take kamar yadda malamai suke bayani والله تعالى أعلم. أنا يكون كافٌ أي سلمة. نعم.
لا تكاد الكيري. wannan take cewa sun samu matsala ne da mijinta sai ya ce ta tafi gida yanzu ta kusa wata daya a gidan idan aka tambaye shi sai ya ce ta ci gaba da zama wai ya tsane ta baya son ganinta kuma matsalar da ta faru shine ta ce wai ya ce zai yi aure ne shine tai wani abu da take da na sani kuma ta roke shi ya yafe mata amma shi wallahi yanzu ya ce baya son ta wai shi sakin ta yake so yayi Allah ya sa ta addu'a
to ni a wajena muna mata addu'a Allah ya daidaita da mijinta Allah ya gyara mata halinta da dabi'arta Allah kuma ya huci zuciyar mijinta ta tabbatar cewa din ita tayi abin da bai kamata ba da mun yawanci mata haka suke za su tafka iya su tafka barna daga baya kuma su zo suna da na sani masu hankali a cikin ku ya ku iyayena mata masu dabara da wayo a cikin ku suna daukan izina da jin irin waɗannan fatoyi cewa wance tayi gashi ta shiga cikin mulakanci da sozarta shi bai sake ki ki ba shi kuma bai dawo da ke gidanki ba gashi kuma iyayenki ba su iya magance miki matsalar ba gashi yakin no kina buƙatar addu'a Allah ya daidaita ku Allah shi ya ki rage wannan zazzafin kishi da fada da miji da da'awa ta banza watakila kokari tayi ta halakar da shi ko takila cewa ce za ta kashe kishiyar ko watakila za ta yi kaza tunda dai ba dai ta faɗi laifin ba gwandama da bata faɗa ba to amma ta yadda ta yi kuskure shi wannan miji shi kuma ya kamata ya rena mata wannan azaba akan iya yi wa mace a ce ta je gida dan tarbiya da ladabi amma kada ya yawa wannan dabi'a da mutane suke mutum ya tura mace sai shekara shekaru a gida wannan ba daidai bane kuskure ne ko dai ka tura ta na dan ladabtarwa kai ya wuce wata daya kada ya wuce wata daya kamar yadda shi ma namiji ya halatta ya kaurace wa matarsa kada ya wuce wata daya idan kai na ladabtarwa sai ka je gida ka ce a mata fada na ce ki dawo gida ne saboda kaza da kaza da kaza ki gyara halinki amma ki dawo aurenki ki dawo ki ci gaba da kula da yayanki kai mata wannan amma mutum ya je ajiye mace watanni bila adadin wasu ma shekaru akwai wata da ke mun fata wallahi shekaru barkaci bai sake ta ba kuma ya ki ya bada takarda ita kuma tana nan tana zama ta cinye duk masaran gidansu da ita ake layin karban kosai da safe baya kuma turo ko kobo ga jariri mai shegen shan nono da mai rarrafe ma duk akwai su to wannan kaga ka dora wa uban matarka nauyin da Allah bai dora masa ba da cinta da shanta yana wuyan mijinta kuma in ba su yafe maka ba har kiyama wallahi sai ka biya dan ka duk wanda ya kora matarsa gida to yayi na ladabtarwa kada ya wuce wata daya yawa sai dai in ita take dawowa to wannan kuma yana da kyau in an kora ta gidan a hada ta da dan abin da za ta ci da dan abin da za ta sha idan da yara a hada su da dan abun bukatu kawai zaman ta ma a gidan ba mijin ma ya isa ladabtarwa amma ba sai an ladabtar da ita da yunwa da kin aika mata kokobo ba dan haka ya kamata iyayen da aka dawo musu da ƴaƴan su gida su bi kadin ƴaƴan su su je su yi magana cewa to wani ai hakuri a zo a dauki mata a mai da ita tayi laifi an ja mata kunni an mata fada duk matar da ta zauna wata daya a gida ai ta da ku ta zauna to iyaye su kuma kar su yi zuciya su yi hakuri a kira mijin ai masa nasiha ai mata nasiha a sunan ta su ba a san kashi aure sai ya zama dole Allah ya dawo mata da mijinta kuma Allah ya sulhunta su sannan sauran mata wanda mazajen suka ce za su ƙara aure to kun ji in kika je kika yi rashin hankali mai gidanki ya sallama ki gida za ki sha zama yanzu yar madara ma da ake sha da safe din nan ta gagarin mutane madarar pig madarar bombita madarar milo da za a dan karkada a kofi a sha shayi kofi dai wallahi mallam ya gagarin mutane yanzu ko kawa ake an kada wa yara za su tafi nazari kaga uwa tana cewa barin dan kurban ji suga ya ji in ta kafa shi sai ta sha rabin kofi yaro yana mamakin shan yamin shayi da to shi kadai ne uban yanka ya bar wallahi mana akwai wadanda ba sa shan shayin da biredin wallahi yaran suke ba saboda bai shawo ba to wallahi mallan ciyarwa ta zama abin da ta zama a yau mata ku daina kashi auren ku ku daina fitina ku kuma maza ku daina azabtar da matan ku kuna kora su gaban iyayen su kuna dora wa iyaye nauyin ci da sha Allah ya ganar da mu
wallahi saka da alkhairi ni kin baya ta gaba take addu'a take nema tace dan Allah a taya mijinta da addu'a suna zaune a wata ƙasa ne sai wasu suka yi amfani da account din shi asusun ajiyar shi kenan suka yi wani illegal transaction wata ma'ana suka yi wani harka ta kuɗi wacce ta saba wa ka'ida a ƙasar da suke zaune to take nema a mishi addu'a saboda ba hannun shi a ciki yana da kyakkyawar zuciya saboda ana tunanin wai za a sashi a cikin list din za a sashi a cikin list din mutane masu laifi to wanda suka yi masa abin kuma tace ayi addu'a Allah ya saka musu
muna roƙon Allah wannan bawa Allah da aka zalunce shi in ya tabbata haka din ne Allah ya fitar masa da hakkin sa Allah kuma ya kare shi Allah kuma ya kare mu gaba daya dukkan mu mun fitar haka ba wanda ba za a iya dauka account din sa ba ya amfani da shi a wani abun rashin gaskiya shi yasa addu'a da askar din suna da amfani addu'a da askar ba musulmi kullun ya rinka addu'a da safe da yamma din nan Allah yana kare mutum da fitinu masu tarin yawa so muna fata wannan ba Allah Allah ya kubutar da shi Allah ya kare mu duka ke kuma kin zama mata arziki mata kwarai da kika damu da mijinki har kika ce ai masa addu'a Allah ya sa a dashi kuma Allah ya sa ki wani albishir ki ce mijinki yayi firi wata wallahi alam
Allah ya saka da alkhairan take cewa dan Allah a ji a take nema Allah ya baki miji na gari
muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya aurar da ke kuma ya baki miji na kwarai kuma ke din ma Allah ya saki zama ta kwarai kullum muna fada in mata sun roki mazajen kwarai to su ma su yi kokari su zama matan kwarai har yanzu irin waɗannan tambayoyi abinda kullum suke nuna mana shine mata fa mata ku sani ana cikin wani yanayin da mijin aure yana da wahalar samu da haka duk wacce ta samu manemi da aka yi bincike aka tabbatar da shi to ta je ta aurenta Allah sa albarka dogon buri da shanshane da sai mai kaza sai mai kuɗi sai attajiri sai mai mulki sai dan siyasa sai waye a'a kowanne arzikinsa yana tattare da shi wani ma arzikin sai bayan ya aure ki yake samu amma dai duka muna fatan Allah ya ba wa ƴaƴanmu masu rufin asiri da za su rike su taimaka musu na mata dole su nemi masu rufin asiri gaskiya saboda talauci bai da daɗi kuma in kana jin labarin rayuwar da wasu matan suke yi a gida na talauci abun bai da daɗi ga talauci ga duka ga talauci ga rashin kirkin miji ta ce ai wanda ma dai kaɗan da kuɗin in dai da kuɗin kashewa da ɗan abin da za a ci a sha to Allah ya yi mana Allah ya bata mijin kwarai na
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mijinta idan azumi ya kama ko siga baya siya ballantana wasu kayan soye-soye ta ce kuma yana da rufin asiri ta ce a cikin azumin nan haka ya tara ban tara min a tamfa amma 'ya'yan shi maza baya musu komai ta ce ko gidan kansu ba su da shi a gidan aro suke zaune shine take tambaya menene wannan me hukuncin wannan kyautar
to na farko dai Allah bashi ladan kyautar sa amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akan mafi muhimmancin kyauta shine khairu sadaqati an zahari zina mafi alherin sadaka ita ce wanda gida ya wadatu ko kuma aka taimaka wa gida sannan kuma a taimaka wa waje mutane ya kamata ku gane Allah bai dora ma ka je kai ta ba wasu kana ciyar da wasu a waje alhali iyalinka suna cikin yunwa ba Allah bai dora maka wannan ba sannan kuma kuna kuskure mutane ya mutum zai wulakantar da wajibi ya zo ya raya sunna abinda nake nufi anan ciyar da iyali kulawa da ƴaƴa da Allah ya dora maka amana a kansu wajibi ne amma yin sadaka a waje fa sunna ne abun so ne wannan iyalin naka da baka ciyar ba baka dauki nauyin su ka taimaka musu ba to Allah zai taimake zai tambaye ka wata ila ya hana ka shiga aljanna a tsaye da kai mala'iku suna tambayan ka me yasa baka dauki nauyin iyalin ka ba amma in mutanen waje baka ba su ba kace dan kana wadatar da iyalinka su ma ba su wadata ba Allah bai zai kama ka akan wannan ba. To akwai abun mamaki ga wasu magidanta da mutum zai tozartar da gidan shi abin da ya zama masa wajibi yayi ba zai yi ba yazo yana yi a waje a ce yau ƴaƴanka suna maka shaidar ruwa iyalinka ita za ta hakaito cewa ka basu zanyin wadi talauci amma kana raban atamfofi a waje. Yanzu mutum yazo yana raban atamfofi na 100,000 kaza amma ƴaƴansa da suke tare da shi na dole baya iya sai musu shadda da za a yi musu ɗinkin sallah ko iyalansa baya iya ɗaukar nauyin su. Ina mamaki injiniya a ce mutumin da yake raban atamfofi yana da halin da zai raba atamfofi amma baya iya sayan suga
da azumi ma.
To wannan matar ai hakuri fa ba ƙaryata ta ne ba. Yanzu kai baka ji wani a ranka ba yanzu zai yiwu mutum yana raba atamfofi a waje amma suga na yadda zai iya yiwa raba bai yi wa ƴaƴansa ɗinki ba amma suga da azumi ba zai siya ba zai yi ko. To ba shi ba komai daga riwaya daga bakinka da kuma mai tambaya bazan kore ba gaskiya dan wasu bazan ba kirki ba ne
dankali su doya su tsaika
gaskiya ne kuma magana ta Allah ba wai kudin duniya bane kowa ya sani ana so a dan taba mai kyau da azumi fi sabilillah mutum yayi ni tun asuba tun kiran farko tun kira na biyu har magariba bai ci komai ba a ce yazo kuma da hali da rufin asiri dan dankalin dan ka sai musu dan soya yaran ka san abin nan iyalinka su ci mai kyau ai ba haramun bane kul man harrama zinatullahi allati أخرج لعباده والطيبات من الرزق يا متن زي كنت في إيالسا يا زي تاكل رزق ما ينادشي مي أمفانن ودات دا إيالنكا بس ودات با مي أمفانن أرزكين دا بكيل وتاو إيالنكا با مي أمفانن كتن دا كي تارا وا بكا تشير دا إيالنكا با بكا تشير دا إيالنكا با أبو ميكيو با أي با دي باني وانن كسكوريني شي مزين كي yana nan a matsayin sa na musulmi tun da kin tambaye mai hukuncin sa amma mai sako ne mai laifi ne ai mai addu'a Allah shirye da shi kuma an samu dama a nuna masa wannan karatu da wannan fatawa yaji kuma ai masa nasiha ta hanyar da ta dace. Idan kuma kuna da wani hali mara kyau ne to ku yi kokari ku gyara watakila horo yake muku amma da horon yunwa ko da yake ba a horo da yunwa fatan mu Allah ya ganar da shi ya ganar da mu ya ba mu ikon kulawa da iyalin mu da daukar nauyin su.
Amin amin. Allah saka da alkhairi. Wannan take cewa za ta yi azumin sittar Shawwal kafin ta gaba da karama wanda ake binta sai tambaya ta tabi take cewa wai an ce macen da take al'ada ba za ta yi tsifa ko kitso ko yankan farce ko aske gashi na wani bangare na jikinta.
To fatawa ta biyun dan ta dan fi sauki cewa ake fada ake amma ba laifi dan mace tana al'ada ta yi tsifa ko ta yanki farce ko ta yi wannan babu laifi. Ai cire datti ne cire kazanta ne kuma tana cikin kazanta ne lokacin da take cikin al'ada za ta iya yi a iya fahimta ta ban taba karanta wani nasi ingantacce ba da ya haramta a iya fahimta ta sai dai kuma akwai wani abu da ya tabbata daga bayan Allah ya sa mun sani za mu fada amma ni a iya fahimta ta ya halatta na dai kenan. Na biyu dangane da azumin sittar Shawwal da kuma yin ramuwa malamai sun yi sabani sun kara wa juna ilimi akwai da yawa malaman da suka fifita wanda yake da ramuwa a kansa ya fara yin ramuwar sannan ya sita Shawwal aka ce mai dalilin ku suka ce a ramuwa ita ce wajibi sita Shawwal ba wajibi bane sunna ce. To ya zaka fifita sunna akan wajibi ana bin ka na dole wannan azumin na wajibi shine in ka mutu baka yi ba fa Allah zai tambaye ka me yasa baka rama ba amma sittar Shawwal in baka yi ba kawai dai zaka ga ana bada ladan sittar Shawwal kai baka da shi suka ce to abinda aka fi so ka fara yin ramuwan sannan kai sittar Shawwal kuma wannan magana tana da kyau tana da inganci kwarai da gaske. To wasu malaman sun dada haskakawa suka ce a'a ba dole dole bane ba idan bukata ta kama mutum yana iya fara sittar Shawwal din ya gama tunda su suna da lokaci kayyadajjen lokaci shine a watan Shawwal duk da wasu malaman suna tukawa maganan ko a wajen watan Shawwal zancen da yafi inganci zancen da bai da kura zancen da yake mai kyau shine kai azumin sittar Shawwal dinka a cikin Shawwal tunda manzo Allah ya ce man samu Ramadana ثم أتبعه ستا من شوال من شوال النبي يجي وان دي رمضان ثم أتبعه أتبعه يبيو بايرشي شدا أتشمو تشوال تتند عن أي دي مكا كنين دا وقت مضيق نوع ما لوكا تنسينا دا وانشي كذا تو أما شيكو مرا موافينا دا وقت موسع أكوي الديني أكوي الوقت مضيق أكوي الوقت موسع إذا أكثى متزاحم لكان الوقت المضيق لا الوقت الموسع يقدم الوقت الإبادة التي كانت في الوقت المضيق على التي كانت في الوقت الموسع أبدا نكيني في دونة لا رفشن شيني أكوي إبادة دا أمباك داما سكي كان دا يلوتتن لوكشي نا أينهم واتو yin wannan ibada din ba shi dole shi yanzu ba daga ciki akwai ramuwa nana Aisha tana jinkirta ramuwar ta shekara guda sai an zo dab da za a kama wani azumi ta rama kenan hada in dalla ala shay fa inma yadullu ala waqtil qada muwassa laysa bimudayyiq abu nabiyu suka ce azumin watan shawwal waqti mudayyiq me yasa azumin mudayyiq kunta tace ne iya watan ne kawai da haka kai yi kayan ibadan ka aukar da ibadan a cikin alwaqtul mudayyiq lokacin da aka guntatacce da aka fada shi yafi amfani yafi falala to anan sai suka ce shari'a bata wajabta ma dole dole sai kai ramu wannan yanzu a watan shawwal sannan ka dora ba to tunda shari'a ta baka dama ko a bayan watan shawwal zaka iya ramuwanka to kenan in ka jinkirta ba ni sunan shi in ka jinkirta ramuwanka har zuwa wasu watanni daga baya kai watan shawwal ɗinka baka saba wa Allah ba suka dade cewa kenan yanzu ku kuna nufin idan mutum yana da ramuwa akan sa ba zai azumin litinin da alamis ba da azumin litinin da alamis ya mu dawo da zaki ko azumin arfa ko azumin kaza sai a ce ba za ka yi ba saboda akwai ramuwa na wajibi a kanka kaga za ka iya yi to tunda an baka dama ka iya yin azumin ka na nafila ko da akwai na farilla akan ka da baka yi ba to suka ce ka fara gabatar da shawwal ɗinka tunda kana da wannan yancin na ka jinkirta ramuwarka sannan sai ka zo ka kai ramuwarka daga baya kenan dai idan mutum ya fara yin shawwal sai ramuwa daga baya ba laifi yayi ba sai dai ya bar khilaful aula abin da yake kamata dan saboda mutuwa kurayuwa wallahu ta'ala alam na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mace za ta iya sallah da kamfe wanda take amfani da shi lokacin al'ada sannan kuma take cewa idan mutum ya yanke haka ya ji ciwo jini ya zuba kayan za su yi sallah ko ba za su yi ba
yana iya yiwa larurar al'ada ta iya zuwa wa mace jini ya zo mata da kamfen da yake jikinta ma'ana karamin wando da yake jikinta idan ta riga ta wanke shi ai ya fita daga sunan wando mai najasa duk abin da aka wanke shi in dai ruwa ya bi ta kansa to ai shikenan bai da bambanci da sabo daga in dai ta wanke shi ya halatta na san abin da take nufi watakila akwai kamfen da suke amfani da shi suna al'ada sun ware shi kawai daman don al'ada ne suke sa shi ko ba haka bane ba to amma idan an wanke shi wannan illar in dai aka sa masa ruwa aka wanke shi zalati la illa illan najasa illar kazantan ai ta kau daka ya halatta a iya yin sallah da wannan kamfe da ake al'ada da shi idan an wanke shi sannan kuma me tace
idan jini ya zuba mutun
ya idan jini ya zuba kamar mutun yanke hannunsa Allah kiyaye jini ya zuba masa a riga jini ba najasa bane shine zance mafi inganci za a iya yin abin nan sallah da shi da malamin fikihi sun ta maganganu cikin risala da a cikin ziya ne ko nau'i ko ishmawi akan iya adadin girman jini da sauransu da za a iya afuwa kansa to amma zancen da ya fi inganci bi yawan jini da na jikin mutum idan ya zuba a jikinsa ba na jisa ba ne ba na jisa ba ne za a iya yin sallah da shi me dalili aka ce sahabbai suna zuwa jihadi an sassare su jini ya jika musu jiki da shi ma suke yin sallah ko jini na habo in ya zuba a jikin rigar mutum zai iya yin sallah da shi Allah gane da mu. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa menene hukuncin da aka daura amma mahaifi baya so ɗan uwanta ne suka daura auren. Sai kuma baban yake cewa wai zaman dadiro suke yi, ƴaƴan kuma da za su haifa ƴaƴan zinani.
To To, magana ta gaskiya shine uba yana da haƙƙi ƙwarai a matsayinsa na uba, shine waliyin farko a shari'ar musulunci da yasa yana raye, ba wani wanda zai magana inda yana raye da hankalinsa, ba wani wanda zai magana auren iya in ba uba ba, sai dai kuma in alƙali yana nan idan ya ga akwai zalunci ko kuma wanda uban ya wakilta. Ya kamata mutane ku gane cewa uba yana da ƙarfi akan auren da diyarsa, yana da ƙarfi akan auren da diyarsa, yana da ƙarfi akan auren da diyarsa. Ai musu ladabi, ai musu biyayya, kuma ainihin wato a girmama su. Bai kamata a je a ɗaura auren ƴar mutum bai sani ba ko ba da izininsa ba. Gaskiya ba daidai ba ne, wannan kuskure ne kuma sabo ne, saboda an ƙetare dokan Allah. Me ƙetara? An ce annabi ya faɗa ba aure sai da wali, to waliyin bai yadda ba. Kenan yanzu wannan auren fa ba wali, tunda uban yana nan bai wakilta wani ba, da ƙarfi da yaji aka je aka yi, kenan babu wali aka yi auren. Yanzu wannan idan aka tsananta bincike, aka tsananta fatawa, ma za a iya cewa babu auren nan gaba ɗaya. Me yasa? To ba waliyinta ne ba da ita ba. To amma ba za mu faɗi haka ba ba auren ba, saboda me? Ba mu san ba meye dalilin da yasa aka tsallake uban. Zai iya yiwuwa akwai sababi na son zuciya, injiniya. Gaskiya akwai iyayen da tsabar tsagwaron son zuciya ne yake sa su hana a yi auren. Ko akwai wanda yake so ta aura, ita kuma yarinya ba ta so, kuma shari'a ta ba ta dama ta zaɓi wanda take so. Yanzu akwai kes ɗin da aka samu haka, kulin shi uban sai ce lokacin auren ta bai ba. Talauci ne? A'a. Duk wanda ya zo sai ya kore shi. Wayya za a yi ma ta zo ta ce za ta yi aure yanzu? Yarinya ta balaga, ta fita hayyacinta. Ta ce aure take bukata, ga yatta, ga wance. Ta ce yatta ma wacce ta kaza, sai da aka karya dokar tasa aka aurenta. Shi haka yake so ya ta aje ƴan mata. Shi yasa wani lokacin dole in za a yi fatawa, sai an lura da ɓangarori. Irin wannan uba da ya ɗauki zalunci, kaga wannan ya halatta a je a kai ga shugaba ko sarki ko alƙali, ya ba da dama a yi wa yarinya aure. Gaskiya. To duk auren, duk uban da aka fahimci akwai zalunci a cikin lamarinsa, ai ba za a biye shi hana yarinya aure ba, ta samu mijin da zai aure ta ba. Ba za a masa ɗa ba, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. To matsalar a nan gurin shi ne, ba mu san ba me dalilin da ya sa baya so. Wataƙila shi yake da dalili, wataƙila kuma tsabar son zuciya ne. Ko ya nemi ya haɗa yarinyar da wanda tana ganin an zalunce ta ne idan an haɗa ta da shi, ko saboda wata biyan buƙatarsa ta duniya, ko kaza ko kaza ko kaza. Wallahi idan ana gaya maka wani abu, hankalinka bai zai ɗauka ba. Akwai wanda ya hana a yi auren ma neman yarinya da ke, ya ƙi ya bari a yi auren saboda yana nemanta, wal'iyazu billah. To kaga yanzu irin wannan, in ka ba da fatawa ka ce in ta je ta yi auren bai yi ba, to in kuma wataƙila haka ne ya faru ba, to irin wannan abubuwan suna buƙatar faɗaɗa bayani. Na farko dai, kar a yi aure ba da izinin uba ba, sai dai inda wata larura. Inda larura, a nemi iyayensa shi ma na gaba da shi, ko yayyensa, wanda yayyensa ɗin nan ko babansa su ma za su iya zama waliyai ga ita wannan yarinya ɗin. Kenan akwai wani uzuri karɓa biya shari'a, kuma aka fahimci akwai zaluncin uban, auren ya halatta a yi shi, ko kuma alƙali ya sa baki shi ya aurar da ita, ko kuma wanda dangi da ƴan uwa suka haɗu suka yi ittifaki sai a ba uban haƙuri. Wallahu ta'ala alam. Na'am.
To shi wannan maganar da baban ya faɗa ya ce zaman daduro suke.
Eh, dole ra'ayinsa ne, ba za a hana shi ya faɗi ra'ayinsa ba, saboda me yasa ya ce zaman daduro suke yi? Saboda ai ya san ba a yin aure sai da izinin wali, kuma shi ne wali.
Gaskiya.
To abin da ya faɗa in shi ne ya fi su gaskiya, haka ne zaman daduro suke yi. Idan kuma ya so da son zuciya ne da ra'ayi, to kuma kaga wannan sun fi shi gaskiya. To kuma dole ne injiniya sai an kula da wani abu guda. Idan ka kuskura ka ba da fatawa akan halaccin yara su je su rinƙa yin aure ba da izinin ubansu ba, fasadi da ɓarnar da zai biyo baya, wallahi ya wuce hankali. Yarinya za ta iya cewa, to ashe ma zan iya aure, ubana bai yadda ba? Kenan kaga an cire salahiya. Me ake cewa ne? An cire wato ƙarfin uba akan diyarsa. Yara za su yi ta zuwa suna keta dokar shari'ar Allah, su yi ta aure, ta je ta samu ƙanin ubanta ya aurar da ita, wata je samu ni abokin mijin abokin yayanta aurar da ita ko yayanta ba tare da izinin uba ba za a waye gari uban mama da wani relevant bai da wani amfani yanzu mun samu cases da yawa yarinya kurin saboda shakiyanci a tura ta ta yi karatu a Ingila ko America ko Dubai ko China ko wata kasa kawai sai ta je ta ga saurayi uban ta ce ban yadda ki aure ba sai kin gama karatun ki kin dawo gida ni karatu na tura ki ba aure ba ita kuma ta ce sai ta yi aure saboda ta samu saurayi suna soyayya mallan sai su je kawai saboda suna rayuwar boko ba addini su je kawai sai ayyo hayar wali kurin wani abokinta ne dan aji zai zama a matsayinta na wali kai wallahi kuke tun da aka ga ba ma wali kawai ita ta ce na ba ka kaina ba ni sadaki kawai bayan sun yi auren suka bugo mun waya suna fata ta ce ko kure na mun hankali ba kuma kun san ba daidai kuka yi ba yaya yarinya za ta je ta daura aurenta da kanta ubanta bai yadda ba shi yaron yace ubansa bai sani ba ita ma yarinya tace ubanta bai sani ba kuma wai sun bugo waya wai yanzu har suna ma da dadiya ai na suka hadu a jami'a a waje kasa a kasa kaza to wannan ma akwai wata mafsada akwai wani barna da zai iya biyo baya dole sai an yi takatsan za a ka wannan fatuwa sakin kofa ko sakin ainihin mara cewa yarinya ta je ta aure ko ba da izinin ubanta ba to me amfanin walittakan dole uba wali ne yana da karfi sannan kuma sakewa a kyale iyayen su ma su ta abin da suka dama su ta zalunci akwai iyayen da su ma ba su da kirki sai dai Allah shi biya so Allah kiyaye na'am
Allah saka da alkhairi wannan take cewa yar uwarta ce mijinta ya sake ta saki daya kafin ta gama idda sai mai da ita yace ya mai da ita sai mahaifinta yace ba za ta koma ba ita kuma mahaifiyar baban ta bashi hakuri tace ta koma bayan ta koma uban ya ce ba shi ba ita ya tsine mata yace wa ya cire ta daga cikin yayansa ta iya kokarin ta akan ya hakura ya ki hakura shine take tambaya menene matsayin wannan tsinuwa za ta kama ta ne ko kuma ta je ta kashe auren kawai
to na farko dai duk lokacin da miji ya saki mace ya kuma dawo da ita kafin ta gama idda to ko tana so ko ba ta so ko ta yadda ko ba ta yadda ba ko iyayenta sun yadda ko iyayensa ba su yadda ba a matsayin dawowa tana matsayin matarsa kan tana matarsa ka fahimce ni mana in dai miji yace ya dawo da ita ko bai ma faɗa ba kawai ya kwanta da ita a matsayin ya sake ta kuma ya zo ya sadu da ita to kawai yana nuna ya dawo da ita ne a nan gurin ba a neman izinin uba ko izinin ita yarinyar matar ko kaiwaye da sauransu kenan dai tana nan a matsayin matarsa ko yau din nan dazu bayan isha'i ko bayan magariba an mun fatawa akan wannan shi kuma sai da yace ya dawo da ita sai da suka shekara hudu su kuma iyayen suka ce bata dawo ba shi kuma yace yaga yadda zai ayi auren shekara hudu tana zaune mallam ita bata yi aure ba shi kuma ita bata dawo ba kaka tara kaka me hukuncin wannan aure na sane mata ta tace duk wacce mijinta ya dawo da ita matukar bata gama idda ba to fa ta dawo iyaye ku sani ba ku da yancin ku hana ku ce auren bai yi ba idan mutum ya dawo da matarsa in dai bata gama idda ba to amma kuna da yancin ku tafi kodo watakila mijin azzalimi ne shi kuma watakila bai da kirki watakila an gane yana da wata muguwar dabi'a mara kyau duka wannan yana iya faruwa to amma ba a hana su je kotu ba ko ka ce bata dawo ba ko ka ce baka yadda ta koma gidan mijinta ba bayan ya dawo da ita ba to tana nan a matsayin matarsa da ci da shan ta yana kan shi amma a matsayinka na uba zaka iya rike ta ka hana ta zuwa saboda wani uzurinka sai ku kai shi kotu sai alkali ya shiga amma matsayin fa matarsa ne inda yau zai mutu za ta shiga dansa kuma ita ma inda za ta mutu zai shiga donta to ya kamata a kula da wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske sai gaba ta biyu ita wannan yarinyar matsala ta shiga mijinta ya ce ya dawo da ita ubanta ya ce bata dawo ba uwar uban kakarta kenan ta ba wa uban hakuri ta ba da yarinyar umarni ta koma a nan gurin yarinyar bata yi laifi ba kuma ta yi amfani da ladabi saboda in shi yana gadarar
shi babanta ne to ga uwarsa da ta haife shi ta yadda ta koma kakarta kenan ya kamata a ce uban yayi ladabi wa uwarsa ko ba haka bane ba to da ya kamata uban yayi hakuri kowa mai ake tunda uwarsa ta ce a koma to a koma abu na biyu shine kar ka manta yarinyar nan fa ko bata koma ba tana matsayin matar wannan mutumin tunda ya dawo da ita da haka komawa gidan mijinsa mijinta bata saba wa Allah ba kawai dai za a ce ta bakanta wa ubanta to ya za ta yi hakuri za ta yi ta bashi babu kai hakuri nayi biyayya wa mahaifiyarka tsinuwar da ya mata ba bai da wani amfani tsinuwar tunda ai ba akan san zuciya tai ba kuma ba shari'a ta saba ba tunda ai asali ya kamata tunda da aurenta asali ya kamata tana gidan mijinta ne kenan ba tsine mata ya kamata yi ba kamata ya ce kai kara tunda shine ya bada yar ya ce ya fasa bada yar a san yadda zai alƙali amma insha Allah babu tsinuwa akan ki da ikon Allah amma a je a ba uban hakuri a matsayin sa na uba sannan kuma kar a kashe auren a ci gaba da bashi hakuri idan tsohuwar ta tana raye a ci gaba da gaya mata ta kira shi ya janye wannan tsinuwa kuma ta kira shi ya bari a ci gaba da tara masa jikoki insha Allah ta'ala wallahi wala
wai cire ya cire ta daga ƴaƴanta dama ana cire
ba yanda za a yi uba ya cire wani daga cikin yaya ba a cirewa jahilci ne mutum wai ya ce na cire ka a cikin yayana ba zai yi ba ko ɗan nan inda ba bindiga ya sa kai harbe ka ba to ko harbe kai ya kashe ka sai dai a ce an masa hukuncin malamin fiqhu ba zai ci gadon ka ba a bisa ga'idar minista jalbi shay'in qabla awanihi uqiba bihi limanihi wanda ya gaggauto da wani abu kafin ya faru to za a yi masa hukuma da haramta masa wannan abu dan haka ba a cire da a cikin yaya duk inda danka ya bata maka rai ba ka cewa na cire ka cikin yaya na yau da mai ba kai kawo shi Allah ne kawo shi Allah gane da mu
sannan wai in an yi sakin me yasa ake tafiya gida kaga da ba ta tafi gida ba da a gidanta ta zauna
gaskiya ne to shi ma kaga ai wani saba shari'a ne tunda a shari'a idan mutum ya saki matarsa za ta zauna a gidan mijinta ne ta yi idda to al'ada ce ta zo ta fi karfin shari'a to shi yasa kaga aka samu matsala kuma ma asali ma mace yau da za su gane to akwai dai matsaloli injiniya gaskiya da za su gane in mijinta ma ya sake ta ba ma sai ta ga ya iyayenta ba ta zamanta ta yi iddanta a gida shine malaman fiqhu ma suka ce ta wanka mai kyau tana zama tana kulawa tana yawan gaishe shi in zai fita kasuwa ko ba ka bane ba tunda ai har yanzu akwai irin alaka ko yare ne watakila sai ce ya dawo da ita tausayinta ko kuma ta zauna duk da ta ga zai fito sai ta yi ta kuka sai ta kuka ko ba ka ba to wannan zai taimaka to matsalan matan kana cewa ka suke ta to fa a gida za ta kwana kuma iyaye su goyi bayan ta kuma Qur'ani ya ce su zauna su yi idda a gidajen su to kaga kenan barin gidan yana jawo muku matsala da kin sani da baki fita ba kina gidan mijinki ai iyayenki ba su sani ba wallan ta nasa ana ki komawa Allah sa iyayenmu mata su gane su rinka yin idda a cikin gidajen mazajen su sai dai wasu mazajen akwai wulakanci dan abu kazan kike fita a gidan nan wallahi in nazo na tarar da ke a gidan nan zan ci mutuncin ki tunda ba gidan abu kazan ki bane shi ma mijin jahili ne bai da ilimi bai san addini ba zai bude baki ya ga matarsa wannan na sake ki ki fita ki bar gidan to ko ka saki matarka tana da haƙƙin ta zauna ta yi idda a gidanka Allah gane da mu
Allah ya saka da alkhairi wannan tambayar ita ma a kan sata shawar ne to an riga an amsa ta ita ma takwas ake binta shinan dai
to cita mun amsa tambaya akan ramuwa da abin nan
yawa mai tambaya ta gaba take cewa ita da mijinta ba zaman lafiya sun fi shekara daya tace yana dukanta a gaban yaransa ya mata fada har ta gaje tana maida magana ita ma to yanzu kuma kafin azumi sai suka samu matsala da ƴan uwansa sai ya ce ai da ma ba ta san ƴan uwansa amma ita tace sun saka ta a gaba ne to har ta gaji tana so yanzu dai ya sauke mata kuma an ce haramun ne mace ta ce namiji ya sake ta tace kuma gashi ma yanzu tana da cikin wata hudu yanzu ya za ta yi Allah ya ba ta shawara
to wannan miji mai dukan matarsa mai zagin matarsa a gaban yaya bai kyauta ba kuma wannan ya saba wa ka'ida ta shari'a da kuma kyautata zamantakewa da alqur'ani shi wa ashiruhunna bil ma'ruf فإن كرهتمونا فأسان تكرهوا شيئا وجد الله فيه خيرا كثيرا ba daidai bane abin da iyaye mazaje suke na cin mutuncin mata da zagiyar su da wulakanta su a gaban yayan su da hantara har da duka wannan kuskure ne kuma gaskiya duk matar da mijinta yake mata irin wannan idan ta nemi ya sake ta bayan nasiha da jan kunne da fadakarwa da gaya wa iyaye bai gyara ba bata saba wa Allah ba hadisin da yace ba a neman saki abin da yace ayyuma mura'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'si duk matar da ta tambayi mijinta ya sake ta ba da komai ba ba CDD ba sadala ba komai haka kurin tace mijinta ya sake ta ita ake nufi ba za ta shiga aljanna ba da haka wanda tace mijinta ya sake ta amma akwai dalilin tambayan sakin kuma laifin da yayi ya cancanta a saki mace saboda shi ko mace ta nemi a sake ta ba ta da laifi kuma ba ta cikin wanda aka ce ba za su cikin shi aljanna ba da haka matukar miji yana duka ko yana zagi ko yana hantara yana cin mutunci a gaban yaya in an ce ya gyara bai gyara ba dan an nemi saki wannan ba ai laifi ba ba a saba ba to sannan kuma tace ga ta da cikin wata hudu ga kuma yaya to ita ta gaji yara uku ga yaya to ina neman alfarmarki lalle kina da haƙƙi a shari'a ki ce ya rabu da ke ba za a tauye miki haƙƙinki ba to hudu yana bugunki yana zagin ki yana wulakanta ki kuma addinin musulunci bai ce ki zauna kina wannan zama na bauta na wulakanci ba to amma kuma sai ki duba abin da zai biyo baya cikin wata hudu idan ya sake ki zaki doguwar idda ki jira wasu watanni biyar kafin ki haihu bayan ki haihu sai kin jira shekara biyu kina sharuwa kafin ki yaye dan nan wata kila ma ki samu mijin da zai aure ki ki hakuri da zagin ki hakuri da dukan kuma ki daina mai da martani in zai dake ki gudu in ya zage ki shiru dan shi zagi baya tsirowa sannan kuma ki duba yayan ki guda uku nan wallahi a irin wannan zamani da wahala mijinki ya auro miki kishiyar da za ta rike miki a yau kun nan duk kishiyar da ta zo gidan miji ta kanta take ta yayanta ina jiya miki tsoron kar ki kashe auren nan ki zo kina da na sani ana baki labarin yayanki suna wulakantuwa ga dogon idda ga kin baro gida ga yayanki sun zama almajirai sun zama bayi ana azabtar da su fatawata ki hakuri ki kai zuciya nesa a dade masa magana ya daina dukanki ya daina zagin ki ya daina cin mutuncin ki dai ki zama aurenki Allah ya baki hakuri kar ki kashe auren nan saboda gaskiya wanda ke jurewa dukan akan ba za ki iya jurewa wulakancin da za a ce ana yi wa yayanki bayan ya sake ki ba kuma ba lalle in ya sake ki ya rinka baki kudin ci da sha da kula da cikin da kuke haifa din ba akwai dai matsaloli amma a shari'a kina da dama ki nemi a sauke miki damar ki ci wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ta dauki azumi a cikin azumi sai ta ga wani brown din ruwa tare da jini kadan yana biyowa eh kamar kwana hudu amma bata da ta yi kamar za ta ajiye azumin so sai ta ga kuma ba yanayin bai saba halat ba haka halat take ba so shine take cewa yanzu to ya za ta yi bayan azumin za ta rama wannan azumin ne ko ba za ta rama ba
duk irin wannan jini brown ruwan kasa da yazo idan a farkon jini ne hukuncin sa hukuncin jinin al'ada ne in a farkon jini ne kin saba kina yi daya ga wata biyu ga wata uku ga wata sai zo miki to zaki fara lissafa da shi ko kwana nawa yi idan a ƙarshen jini yazo wannan brown daman kina tsammanin daukewar jininki sai brown ya fara zuwa to wannan yana nuna jininki ya yi sallama ya tafi to kina ganin su kije ki wanka ko da bai gama zubewa ba kije ki wankan ki ki ci gaba da mu'amalarki kuma zuwan sa baya kare azumi dan haka yanzu ya rage gare ta ta gane a farkon jini ne yazo ko a ƙarshen jini in a farko ne to azumin ta ya kare in a ƙarshe ne azumin ta yana ne wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa ko take cewa takan yi addu'o'inta a cikin sujjadar sallar farilla sannan kuma a tanafila shi ne take tambaya ta yi daidai ko ta daina
daidai ta yi damar sujjada ai lokacin addu'a ne fa amma sujud fashtahidu fihi biddu'a annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam idan kun yi sujjada ku yi ijtihadi ku dage da yin addu'a wa amma ruku'a fa azimu fihi rabb idan kun yi ruku'i ku girmama ubangiji ku ji tasbihi a ci da ka daidai ne da nafila da farilla ke addu'a a cikin sujjada wallahu a'lam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai ya halatta mace ta yafe wa mijinta saduwa da ita idan ya ƙara aure ta bar wa amarya
to na farko saduwan haƙƙi ne na mutum biyu saduwa alaƙar aurataya contact akwai haƙƙin mace akan mijinta a samu alaƙar akwai kuma haƙƙin mijin akan matarsa ne a samu alaƙar ita nata haƙƙin za ta iya cewa ta sanar da shi to amma ya ta yi ta san cewa shi na sa ya sanar ka fahimce ni haƙƙi ne na guda biyu wannan abun mu biyu muke mallaka wannan abun mu biyu muke mallaka sai ka je ka ce ka ba wa wani
to
ya ta yi kyautar ba ta yi ba dole sai na yadda in na yadda eh je ka bar shi ban yadda ba to sai dai ka raba gida biyu ko ba ka bane ka daura bi to a irin wannan yanayi macen da ta yi zuciya ta yi fushi saboda an yi mata kishiya ta ce ta haƙura da alaƙar auren to eh kin haƙura shi kuma sai ce ni ba haƙura ba ni kuma ina da haƙƙi ma na dama ke mata ta ce ai kin ga in zuciyar ne ma baki cika mai zuciya cikakkiya ba da takarda kika nema ai in ya baki takarda to shine kin ga baki da wani nauyi a kanki da haka sunan wannan abun jahilci zuciya ce ta banza mara amfani da shedan yake zuga ku ashe kina son sa har yanzu wata barazana ki gayyato fadan da ya fi karfin ki ai a lokacin ma zaki ne mijin ke zo miki yaya zaki haramta wa kanki abinda Allah ya halalta miki ya halalta miki auren nan halal ne ba haram ba ne a gare shi Allah ne ba shi dama yi in ya zalunce ki ki magana ki nema hakinki in ya shiga hakinki ki nema hakinki amma magana ki ce kar ya sake zuwa ɗakin ki ya kwana miki baki da wannan dama baki da wannan haƙi ku fadaka ku kula lalle kar ki wa kanki shirme ki kori miji daga baya ki nemi ya dawo kuma ya ki dawowa dan akwai wanda tayi wannan korar yace to ya gode ba damuwa ya ƙara gaba sai da ya kwashi shekara yana daki dakin kishiya kuma daga baya ta mazo ta kama rabe rabe sai ta buga masa wata tace me za a dafa maka yace a yau kuma me za a dafa tana so ta karbi girki Allah ya sauke Allah ya gyara muku halinku ya koma ta na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan ma akan jinin al'ada ne take bayan kwana biyar kamar yadda ta saba yi ta yi wanka kuma sai washe gari da la'asar ta fara ganin wani ruwa to mallan ya daga ruwa ruwa jini har daga yake da ta zo fitsari amma dai ba ta kare azumin ba so an amsa irin tambayar da
ke insha Allah mun ba da amsar ta na'am
tambaya ta gaba take cewa mutum ne mai sikila azumi ya zo ba ta da lafiya har bayan sallah
na'am
da ya fara ramawa sai ciwon ya dawo so da ciwon ya dawo har shekara ta zagayo
shi mai sikila
ba ya fara rama azumi sai ciwon ya dawo masa
to na'am
so har shekara ta zagayo kuma dai bai samu ya maimaita wannan azumin amma cikin ikon Allah wannan azumin ya iya yin shi duka na wannan shekarar ke
na'am
so ya zai yi da wancan wajen ramuwa
idan yana da lafiyar da zai iya ramawa hankali ya yi ɗaya ya huta bayan kwana biyu uku kafin dai shekarar ta dawo ya rama azumin shi fi wanta su mu khairul lakum idan kuma ya tabbata likita ya tabbatar da cewa jikinsa ba zai iya ɗaukan wannan ramko ba to shikenan sai ya ciyar tunda bai da lafiya kaga yana da uzuri wallahi wala
wannan yake cewa take cewa mai gidansu ne ya rasu to wai sadakar da ake ba iyalansa wani lokacin ana bada mai yawa haka ina ga ko kudi ne mai yawa to shine aka ce musu wai ita ma za a raba ta irin yadda ake raban gado ne so shine suke neman ƙarin bayani
wato sadakar da ake kawo wa kyautar da ake kawo bayan mamaci ya mutu wannan ba kudin mai mamaci bane jama'a ku fahimci wannan abu guda abinda shari'a tace abinda shari'a tace a raba gado akan shi shine mallakar mamaci kudin mamaci dukiyar mamaci wanda ya mutu yana mallakar sa amma kudin da aka same shi bayan ya mutu ba na kasuwancin sa ba ba kuma bashi da yake bi aka kawo ba wannan sai da ya mutu bai ma san da su ba tausayin ya mutu sai aka kawo wannan kudi ba kudin gado bane za a raba shi ne a bisa maslaha a bisa bukata daman suna kawo ne a rage radadi wa magada a'a a ci abinci saboda masu zuwa zaman ta'aziyya a'a wata kila kafin a raban gado ana bukatar a dan ci abinci ko wani ba lafiya ko na abu kenan wannan kudi za a je su ai ta amfani da su a sai abinci wa yaran gida wa matan gida kafin a raba gado kowa ya kama gaban sa ko kuma dai a san yadda za a yi idan wani rashin lafiya ya kama ko matan gida ko yayan gida za a yi amfani da shi sannan irin wannan irin dan da baya nan kamar da yana wata kasa ba zai ce sai an raba wannan kudi da aka wannan sadaka da shi mutun da baya nan amma wanda yake nan za a iya bashi ina fata ana fahimta kenan dai ba kudin gado bane me yasa to ai ba kudin shi bane menene kudin gado kudin da i mallaka ya mutu ya bari wannan ku ba mutuwa ya bari ba da haka manyan gida koyayye za su duba maslaha kowa a dan tsakura masa a dan faranta masa zai an kawo ne a taimaka kuma a yi hidimar gida da shi wallahu ta'ala alam
Allah ya saka da alkai wannan take cewa ita ma shawara take nema tana zaune ba a gari ɗaya da mai gidanta ba san da suka yi aure sun zauna a wani gari daga baya koma karatu garin su to bayan ya koma da zama sai ya ce zai mata transfer ita ma interstate transfer zai mayar da ita kenan garin ta dinga aiki so amma har yanzu bai mata wannan canjin wajen aikin ba kuma take cewa tana da iyaye da sun tsufa iyayenta ita take taimaka musu kuma dadewar da yake ba sa haɗu ba yana cutar da ita tsakani da Allah tace sai dai tsarewa Allah so shine take neman a bata shawara ya kamata ta yi
to abu na farko dai muna fatan Allah ba wai mijin nata dama da zai dawo da ita inda yake kusa bisa ga dukkan alamu wannan mijin bai samu dama bane tunda ya ce zai nemi ya mata wannan transfer din amma bai samu dama ba canjin aiki ya dawo da ita wajensa bai samu dama ba wataƙila kuma akwai sababi saboda tana kula da iyayenta bai samu daman Allah bai bada daman ba dan ta ci gaba da kulawa da iyayenta to amma ita wannan tana da matsala tana kula da iyayenta to lokacin da aka dauke ta aka mai da ita garin mijin wa zai kula da iyayen
ai ina ga yanzu already ma ya dauke ta wani garin
okay ya dauke ta to shikenan abin da yake na wajibi a shari'a shine zaman aurenta abin da nake nufi ga kula da iyaye ga kuma zaman aure abin da yake gaba zaman aure shine yake gaba iyayenta sai a nemi wanda za su kula da ita da su ko dai kannanta ko yayyanta wanda suke gari ko a dauki wasu a biya su su rinka kulawa da iyaye amma ba inda aka ce mace ta bar aurenta ta zo ta kula da miji ai da iyaye sai dai in mijin ya aminta ya saryantar da hakkinsa na aure to sai ba ta dama ba wai rashin tausayi ba ne muna duba al'aulawiya ne abin da ya fi dacewa amma al'ada a yau da gobe abin da ake yi akan ce mace ta je ta zauna ta kula da iyayenta alhali kuma wataƙila mijinta ita kaɗai yake aura akwai tausayi na iyaye akwai jin ƙai to ya kamata a yi wani tunani ko dai a dauki wani haya ya rinka kula da su ko kanne ko yan uwa na kusa su yi da ki sani abin da yake wajibi akan ki a shari'a a yanzu ki zaman auren ki ki bi mijinki nauyin kulawa da iyayenki wannan ba akan ki yake ba yana kan ku ne gaba daya ko yan uwa ko ku dangi ko yaya kuma na tabbatar ba za a rasa maslaha wanda za a iya samu a ainihin wato gyara wannan matsala ba idan mijinki zai iya ya iya baki hutun wata daya wata biyu ki je ki kula da iyayenki sannan ki dawo sai kuma kanwarki ta je ko ne je za ku iya wannan maslaha idan kuma bai haka ba to sai a yi tunani ya kamata a yi wallahi ta'ala alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ita ma ta yi aure shekara 8 kenan da auren su tace amma bata samu haihuwa ba kuma matsalar daga ita ce to tai iya mijin yana iya kokarin shi wajen ciyar da ita kamar yadda ta fada amma babu kyautatawa ba soyayya so shine take tunanin gaskiya gwara ta rabu da shi ta zauna ita kadai saboda goren haihuwa da sauran su da akan rashin haihuwar nan shine take so mallan ya ba ta shawara
to gaskiya bana ba da shawaran ta kashi aurenta saboda wannan larura ta dan kara hakuri ta kara hakuri a cigaba da addu'a zuwa wani lokaci amma a shari'a idan ta ga hakurin ta ya kare kuma iya lokacin da za ta iya bayarwa ya kai kuma tana tunanin in ta kashi aurenta zai ta yi wani auren za ta iya samu haihuwa za ta iya fita to amma kar ka manta fata ce daga gare ta ne to kaga zalati da illa tunda ta san illa daga gare shi in da ta auri namiji 100 kenan ba za ta samu haihuwa ba to kin yadda yanzu kin samu illa na biyu dabi'an namiji ne ki sani yake yar uwata dabi'a ne namiji sai ka dan daga cikin su wanda Allah ya tsare da tsoron Allah da sani ya kamata idan dai namiji yana zaune da mace tana ta ci masa abinci a gida ba ta haihuwa gaskiya wasu suna yi wa mace gori kuma sukan tsane ta ma wasu duk da dai wani ya ce ai a wannan zamanin ma marasa haihuwan aka fito wani fa kai faɗa shi kuma ya ce ai ka samu saukin cefa ne da hidindimin gida da kuɗin makarantar yara
ana son su amma ba a ta farko ba
yawwa to ana son su amma ba a ta farko ba ma'ana dai yawanci son ma ba na Allah ba ne son hutu ne kawai baran kashe kuɗi ba to ki haƙuri duk wani namiji da zaki yake aura sai wanda Allah ya zaba ka dan ba da yawa ba shine zaki iya kubuta daga wannan gurin to amma mai kyauta wa mijinki a cigaba da mai wa'azi a ja masa kunne kuma na sani saboda wannan rashin haihuwar ta shi yasa yake musguna miki tsakani da Allah injiniya wannan matar ba mata adalci ba yanzu za ta ji ne da bakin ciki da damuwar rashin haihuwa ko ka da tsangwamar miji kuma yanzu dan Allah daidai ne matan nan dan bata haihuwa ku tsane ta kai baka bada ciyarwar kirki kai baka bada kaza kuma kaza ke da wulakanta ta kuma babu taimakawa har ma ya sa tana tunanin ta kashe auren nan tai zaman ta ita kadai wallahi ba daidai bane ba a kyauta mata ba ki hakuri ki bashi dama ya kara aure ko zaki dan samu sauki kuma kar ki damu Allah zai baki aya insha Allah a gidan aljanna insha Allah wallahi ta'ala alam amma ya abun ya gagara kya iya neman ya sauke miki in abun ya gagara in ba za a gyara ba za ke neman ya sauke miki wallahi alam na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ko yake cewa ya kasance mai karfin sha'awa yana yin istimna'i yace amma baya yin wanka saboda wai bai san cewa mutum sai yayi wanka ba idan yayi sai bayan ya ji wani karatunka to kuma abin yana damun shi sosai wai ya san lolin da suka wuce a baya zai rama su ne
abin da ake nufi da istimna'i shine mutum ya amfani da hannunsa ko wata dabara wajen fitar da mani a jikinsa to kuma a ka'idar shari'a mun karanta cewa duk wanda ya fitar da mani a jikinsa in dai ta hanya ce ta sha'awa ba hanya da ta saba al'ada ba akwai wanka a kan shi me yasa akwai wanka saboda a lokacin ba ahalin ya yi sallah ba ne bai cancanta ya yi sallah a wannan yanayi ba saboda yana cikin wani yanayin da ba a sallah a ciki to shi wannan abu guda biyu ne ga aikata haram na istimna'i don haram ne abu na biyu shine kuma ga ya zo yayi ta yin sallah babu tsarki kaga zanubi guda biyu ya hadu a kan shi to wala Allah a ce masa akan jahilci yayi na farko ka nemi istighfari ka tuba zuwa ga Allah kan istimna'in da kai sannan abu na biyu kuma sallolin da ka san kayi su babu tsarki to fa babu sallolin nan sai ka je ka kama ramuwa ka tayi ka kwatanta haka wasu malamai suka ce ka kiyasta ka tayi kawai har zuwa yanda jikinka zai gaya maka cewa ka biya waɗannan salloli don ku ba ka da sallah amma ina ganin bai zai zama mai wahala sosai sosai can mutum da dai ai ba kullum kullum yake istimna'in ba zai kiyasta wannan ita ce dai fatawar da ta dan fi kubuta cewa dai zaka ji cewa ka rama ba mamaki wasu malaman su ce ka je ka ta istighfari ka tuba ba mamaki wasu su gaya maka haka wallahi ta'ala alam Allah ya gane da mu amma ana ba shawara ya je aure
Allah ya furo da masa ta
amin ai bai ce ma talauci ne ana shi ba kai kuma na'am
to Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ita da mijinta rabon su kusan shekara 5 yanzu zuwa 6 ba sa tare ta ce kuma ta gaji da zaman haka hakurin ta ya kare tana jin tsoron fadawa halaka
to
ita tana turai shi kuma yana Afirka yana nan Afirka samu shine zai yi cewa idan ta ce ya sake ta ka auri wani anan kafin ya zo ya halatta
kafin na ba da wannan fatuwar me yasa ba saduwa
wallahi ta ce yaki ake a kasar su so ita wai
ta kasar su ina
a Central Africa take ta ce
aha
so ina ga ana yaki ne ita su sai suka gudun hijira aka daide su aka tafi da shi ita shi aka tafi da ita turan shi kuma aka bar shi
to ta biya masa wannan ya tafi can
sai ita ma din ya gudun hijira ce ba hali ne
a yan gudun hijira a wannan shekarun ai tana iya neman aiki
to dai haka ta ce
ana iya tana iya neman to ai a fatawar ita ce shine idan dai kina iya neman aiki a turai su suna da wannan rahama mace tana iya gayyato mijinta kamar yadda miji na iya gayyato matarsa kina iya gayyato shi shi ma ba sai tafi gudun hijiran mu mana
ai ba hali ne ina ne
ta nema masa kuɗi wanda yake wallahi malam ɗan gudun hijiran nan fa ai hakuri Allah ya sa kan na faɗi abin da yake ba haka yake ba amma ɗan gudun hijiran nan a wasu irin kasashen turai din suna cikin gatan da dan Central Africa ma baya ciki ki san dabarun da zaki ki masa visa ki tura masa ya taho wannan shine abin da yafi dacewa na farko inda hali abu na biyu idan ba hali shi a gaya masa ya nemi kuɗi a karan kansa wanda shi ya fi cancantan ya nema wa kanshi ne kuɗin da zai kai kansa wajen matarsa ya kasa to shi kenan sai ya sauwaƙe mata sai ya sauwaƙe mata sai ya sauwaƙe mata idan bai sauwaƙe miki ba tunda kika shekara 5 kina zaman jira su kin yi kokari kwarai tunda abu ya kin da yadda larura sai ki tura iyayenki su yi magana tunda kasar ku ce a baki takardaki ki gama idda sai ki auren ki a turai Allah ya hada ki da wani dan gudun hijira shi kenan a je a tafa ma to amma ba nan tambaye ka to ko da ke ka riga kai magana ka ce wai yaki yake a kasar amma yanzu Central Africa nan tsakani da Allah mun san fa me yake faruwa wa ina ne ake yaki har yanzu a Central Africa da mutum bai zai iya tasowa daga cikin yarawa ba ko dai ta je turai dai ta ji dadi ta ki dawowa malam wato lokacin wasu fatawoyin nan ba sai mun rinka lura ba injiniya kar ta zulma mu wallahi
ko ya Somalia sai mun mata mu ta gaza na san dai Central Africa wannan kasashe ne ai suna da dan yawa ko akwai kasa dai guda da Central
to ba na mu karyata ta ba tunda ta ce yaki ake kasar tana da uzuri amma ni ina ga wasu ya kukan fa an gama su gaskiya to wallahi alam ke ki dawo gidan ki dawo da miji cikin ji ki tattara ki biya kudin jirgi ki dawo ki nemi taimako ki dawo in zai yiwu in bai zai yiwu kuma ya ba ki takardar ki sallame ki amma ina jiya miki tsoron rayuwa a turai ba miji ina jiya miki tsoron ko da ke ba bambanci
bambanci ka
dan
eh wani za ta aura
ba to ta samu wani kenan yanzu kai ba kai ba kai bayani ba ka ce wani ta samu
wai kafin ya zo kuma
sai dai Allah zai sauke kar mu tona kawai
alkari wannan yake cewa wani abokin sa ne ya rasu wajen shekara 9 kenan kuma yace ba yi da alaka da family din su bai da bai san dangin su bai san inda zai samu dangin su ba kuma yana bin shi kudi shine yake cewa ya halatta ya dauki kudi ya sadaka da wannan kudin a matsayin Allah ya kai masa ladar kuma yake cewa wai kudin daraja su tare shekara 9
ka karu dai
eh to kamar a ce naira yanzu ai karyewa tai daga lokacin zuwa yanzu
naira
daga shekara 9 zuwa yanzu ai karyewa tai
karyewa
tai mun mal da abinda zaka siya da 100 yanzu ai ba zaka siya shi ba shekara 9 da ta wuce to shine yake fada yana da wani dole zai ƙara kudin ne ko kuma ya ko iya wancan adadin kudin zai biya
idan ya ƙara kudin ya lura da yanayi da ake ciki ya kyautata in ya biya iyayen da kudin da ya karba kuma ya sauke nauyi kuma malamai suna fada ijtihadi zai iya yin sadaka Allah kai ladan ijtihadi ne suke Allahu alam na'am
wannan take cewa aikin hajji ne da shekarar da ta wuce ana cikin yanayin aikin hajji sai ta manta ta sa turare ta manta to sai daga baya da ta yi tambaya sai aka ce mata za ta yanka ko ta ciyar da mutum 6 to kuma ta ce ba ta samu ta yi ba har ta dawo gida aka gama aikin hajji ta dawo Najeriya shin shine take tambaya wai aikin hajjin ta yayi ko bai yi ba
aikin hajjin ki yayi bai wa Allah kuma wannan mahzuratul ihram din duk abin da mutum ya manta yayi an yi masa afwa kamar yadda hadisi yazo wani ya ta tambaya annabi na manta nayi kaza manzo Allah ce ifal wala haraj wataƙila wanda kika tambaya ko bai karanta hadisin ba ko bai karanta maganganun malamai ba kai haka mutum ya manta yayi abu shikenan an masa afwa tunda mantuwa ne wallahi alam
wannan take cewa tana so ayi wa mijinta addu'a da fatan shari'a saboda matan neman matan banza da yake yi
Allah shirye da shi Allah shirye da shi Allah shirye da mu gaba daya na'am
sannan take cewa idan mace ta ga jini ba lokacin al'adarta ba za ta yi sallah ko azumi
za ta yi sallah za ta yi azuminta ta tafi asibiti
laifaka da alkhairi
amin
wannan take cewa dan Allah a ja hankalin mata akan akwai wani shafi a Facebook har sun faɗi sunan shi ma wai da yake faruwa sai mace ta ji ta dinga faɗar mu'amalar auren su da suke da mazajen su
a'udhu billahi
ko kuma da saurayi sai su je su dinga faɗar komai wai da niyan neman a ba su shawara
wal iyazu billahi
abubuwan da suka aikata na saban Allah ko kuma abin da suka aikata a gidajen auren sai su ce a ba su shawara
to irin wannan shafuka dai a matsayin ku na yan birni wayayyu da kuke mu'amala da irin shafuka wannan kafafai ku ta reporting din su sai an rufe su ai ta reporting ba ana reporting ba ai ta reporting ai ta sa not interested ai ta reporting saboda shafuka ne na mutanen banza yan batsa kuma akwai abin tausayi musulmi da zai shiga cikin wannan shafin kuskure ne mutum ya zo yayi alakar aure yana faɗa manzo Allah ya faɗa hadisi hasan inna min asharrin nas man yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilayhi thumma yashru sirraha hadisi ne hasan mafi sharrin mutane wanda zai kusanci matarsa ko ta kusance shi ɗayan su yazo ya da sirrin wani annabi ya haramta wannan kuma wannan shafi haramtaccen shafi ne kuma bai halatta mutum ya shiga ba ciki saboda yana gadar da fitina da bala'i da koyar da rashin tarbiya Allah shirye da mu
Allah ya saka da alkhairi wannan suke cewa daga kasar Gabon dan Allah wace shawara mallam zai ba su kuma da suna neman addu'a ba mahaifinsu ne yake neman mata kuma ya kusa shekara 70
la ilaha illallah
da mahaifiyarsa ma da auren ta shekara 35 kenan to abin yana damun su sosai kuma suna so su yi masa nasiha amma suna tsoro kar ya furta musu wata kalma mara kyau to dan Allah wai ko za su ba da number shi wai a kira a yi masa nasiha
to abu na farko dai mu yi addu'a ga waɗannan bayan Allah da ƙasar Gabon cewa Allah ya tarbe su mahaifinsu ya tunkari shekara 70 yana neman mata. Ba na jin akwai dan da zai yi ubansa sharri akan wannan. Allah shiryar da shi. Allah ganar da shi. Allah ya faranta muku rai da tuban ubanku kafin ya mutu. Muna roƙon Allah kada ya dauki ran mahaifinku yana aikata wannan barna. Ya gadan muku da bakin ciki bayan ya mutu. Ya tara muku ƴaƴan banza, ya taka muku ƴaƴa ce na ubanku ne wanda ba auren sunna ba su sane shi. Babban abin da za ku yi addu'a da roƙon Allah, Allah ya sa ya daina yi. Na ɗaya. Na biyu, ku nemi waɗanda suke gaba da shi, ko malamansa, ko iyayensa, ko abokanansa da suka isa da shi, su yi masa nasiha ya daina wannan mummunan ɗabi'a, su yi mai fartukwar, kada a ɓoye komai, a gaya masa fi sabilillahi, wannan abin da yake ba daidai ba ne, kuskure ne, saboda babun nasiha maftuha wa mashru'a, babin yin nasiha abu ɗane kuma shari'a ne, kuma wal insan ma'jur, duk wanda ya yi nasiha zai samu lada. Abu na uku, shari'a bata hana ƴaƴa su yi wa uba nasiha ba. Shari'a bata hana ƴaƴa su yi wa ubansu nasiha ko su yi wa uwansu nasiha ba. Ba ku saba wa Allah ba. Idan kuka kira mahaifinku da ladabi da biyayya da girmamawa da amfani da kalmomi na arziki na mutuntawa, duk da mai laifi ne, ku kai masa nasiha ku ce gyara. Abu na hudu, koda ya furta wata kalma ta tsinuwa ko la'anta ba za ta yi muku komai ba, saboda shi ne yake kan kuskure ku kuna kan daidai. In dai nasiha da za ku yi masa za ta yi amfani, ya ji ba daɗi, ya ji kunya, ya tuba, ya ce ‘ya’yansa sun gane yana wannan abin, ta ku je ku yi masa, ko da ku zai furta mummunan kalma ɗin a kan ku, in dai za a samu ya daina, to kalmar ba za ta yi amfani ba. Allah shiryar da shi, Allah ganar da shi. Kada Allah karka jarabe mu da irin wannan abin da ba za mu iya ɗauka ba. Kuma ina jajanta muku wannan yanayi, sannan ku dage duk yanda za ku yi ku tabbatar tsohon nan ya daina neman matan nan kafin ya mutu. Allah kiyaye, wallahi alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa magani yake saida a wata jiha a kudancin Najeriya, yace to amma baya saida na zubar da ciki, to amma akwai wasu magunguna wanda ake masu alaka da zubar da ciki da ake yake siyarwa, to wasu suna siya suna amfani da shi wajen wannan zubar da cikin. Shine yake tambaya yana da laifi a hukuncin
haka? Asali mutum Allah zai kama shi idan ya aikata laifi mubashir, ma'ana ka aikata laifi directly, wannan abun ka yi shi kuma an yi amfani da shi. Amma in wannan magani da kake sayarwa akwai abinda aka sani Bature ya yi shi ko mai yin maganin ya yi shi ga aikinsa, sai wani isaya sai je canja aikin maganin ya yi amfani da shi don wani abu, to na Allah zai kama ka da wannan laifin, don baka sai da shi don saboda wannan manufar ba, ka sai da shi ne don saboda me? Saboda asalin abin da aka yi shi da shi. To amma anan malamai suke cewa duk abin da illar ta bayyana, ka sani wane wane in ka sayar masa ga abin da zai je, to shi haram ne ka sayar masa. Misali, bindiga ya halatta a sai da bindiga ga wanda ya samu dama, ko gwamnati ta siya, ko wata kungiya take da rijista, ko ɗaiɗaikun mutane suke da rijista. To sai ka je ka sayar wa mutum, sai ya yi amfani da bindigan nan ya je ya fashi da makami, Allah bai zai kama ka ba tunda kai ba dan wannan ka sayar masa ba. Misali, halal ne a sai da wuka, makeri ya sai da wuka. Kowa ya sani ana sai da wuka don yanka kubewa da ya kuwa da albasa. To sai wani ya je sai wuka, maimakon yanka kubewa da ya kuwa da albasa, sai ya je yanka cikin wani. Allah bai zai kama ka dan me ka sayar masa da wuka ya fasa cikin wani ba. Kamar misalin wasu daga cikin magunguna da ba sai na faɗi sunansu ba, na mura ne. Bature ya yi su ne magani ne na mura ko tari. To amma su'ul istimal, mummunan amfani da shi, canja amfani da shi, a yi wani amfani da shi ta wani yanayi, yana iya mai da shi maganin ya zama mayi. To sai mutum ya je ya sayar da shi a matsayin maganin mura, sai wani kuma ya je ya saya da mummunan niyya, ya je ya juya shi ya sha shi ya bugu, Allah bai zai kama ka da wannan ba, wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa mutum ne yake da mata, wai sai take da aljanu a jikinta, to sai aka ce masa ai taimakon ta ma suke wannan aljanu, ba cutar da ita suke ba, wani lokacin har kuɗi suke bata wata ran idan sun hauro jikinta har hira suke ba suna ma tafiya ba tare da an mata riqiya ba da yadda ya fada kenan to wani lokacin ma su kawo mai kuɗi har ya sai manja su ce za su ci komai rabi daga baya su ce da wancan kuɗin za su bashi raguwar 203 din dai haka dai suna kawo masa kuɗi da sauransu kawai sai su ajiye a ɗakin nata shi kuma kawai sai dai ya je ya ɗauka ya amfani da su to shine ake tambaya wai mai hukuncin kayan da suke bayarwa
yanzu kai da ka tsaya Kano suka karanta wannan tambayar ka yarda ne
mai labarin
ka kayan su ne kana
karanta a ai labarin
sai daga ji shirme ne ma wannan barayi ne ko wannan mutane
su aljanun ba kowa aljanun suke kawo kudin kowanne ne
to shikenan dai
a dauka
bai halarta ba aljani ya shiga jikin mutum wai a ce taimakon su yake ƙarya ne cutar su yake duk lokacin da aljani ya shiga jikin mutum in dai har yana waɗannan abubuwan da aka faɗa to cutar su yake ku ne a wajen kuke ganin taimako ne aljani ya je ya sata barawon aljani ya sato kuɗin wani ya kawo kuma wai ku ce wai taimako yake yi wani irin mutane ne ku wannan duk wannan abin da aka bayani a cikin tambayar nan duk shirme ne kuma magana banza ce kuma haram ne a yi amfani da wannan kuɗaɗe haram ne kuma a ci gaba da wannan mu'amala ina jin tsoron nan gaba ma wannan mara lafiyan dan mara lafiya ne a mai da shi ya zo ya zama boka matan da aka aje a mata ruƙiya sosai ta warke ta rabu da su kuma ba a daidai take ba kuma ba wani magana taimako duk inda aljini ya ɗauko kuɗi ya kawo maka to na sata ne yawwa nan wani ya sato ya kawo maka in wallahi in ka karba sai Allah ya kawo maka wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa shi ma ya dan Allah a taimake shi da shawara da kuma adda yayi aure yace da zuciya daya amma bayan auren abin da yake faruwa sai addu'a sanda yake neman auren yarinyar sai sanda ya tura masa sako ta waya ashe yayi ta ce tace mai reply mai dadi da sauransu
ka bari fa
kware kwa shi ya dauka ita
subhanallah
ta soyayya
ashe da yayi take
soyayya ashe da yayi take soyayya ita kwata-kwata ya ce ba ta iya komai ba duk a lokacin yake ce mata ai za ta yi karatu in yi aure ta da sauran za ta ci gaba da karatu sai da ya aure ta ya gano kwata-kwata ashe ita ba ta san komai ba ba da ita ake komai ba ba ma ta san karatu ba ta san komai to shi ne yake kuma yanzu shi yanzu a Lagos yake kamar yadda ya faɗa ba zai iya mai da ba mazaunin gida ba ne har wata uku yana yi bai dawo ba zai iya mai da ita can ba shi ne yake neman shawara
to na farko dai wannan auren akwai yaudara a ciki kaga illar auren nesa kenan baka ganin mutum yanzu malam lalacewar da cin amanar ta kai ga mutum ya rinka buga waya ko ya tura message sai a ba wata ta bada ansa to wai shi wannan mutumin shi kuma to baya kira a waya ji muryarta
a yana kira ai in an yi waya ba za a gane
okay to amma ai zai gane dolancin ta in ma doluwa ce a wayar
to ne yake thank you
an gama da shi to yanzu anan ni wai me ake tambaya na ne
shi take ake so yana so ta ci gaba da karatu
ma'ana yana son ta haka din
eh a ba eh ya ce nan dai to dai ga shi nan dai yanzu ba ta son karatu ita wannan ta tsani karatu kwata-kwata
to ai ba ka da damuwa duk wani
namiji ma ba ta so
to lalle ya debo kana da kiya shikenan duk wani namiji da ya auri mace ɗan uwa ku fahimta duk wanda ya auri wata mace to zai kafa ta ne akan dokoki da sharuɗan da ya yarda da su kuma saba shari'a ba ki kaza karki kaza sharaɗin zaman gida na ina so ki kaza ba na so ki kaza kin aminta kin yarda bismillah ba ki yarda ba ki je ki shawara matukar za ta zauna a gidanka to ka kafa mata sharuɗin nan bai saba shari'ar musulunci ba saboda kana so ka inganta rayuwarta wa bittali ita kuma ta inganta rayuwar ƴaƴanka yanzu wannan mutum ya kamata masa adalci an ci amanarsa bata iya karatu ba bata iya rubutu ba mai da amsa ma na text message bata iya ba ya gane din kuma yana son ta zai ci gaba da zama da ita to me amfanin matar da ba ta so ta ilimi ba ta son karatu ba ta son nasiha ba ta son a mata faɗa in ta yi kuskure amma kuma yana neman shawara ka kafa mata dokoki da ka'ida ka bi ta a hankali tunda mutumin da yake jahili ne ka san mu'amala jahili sai a hankali in ya tabbata abin da ya faɗa to haka ne mana malam yawa to ya dan lallaba ta hankali idan ba ta yi ba sai ka ga iyaye ka ce ga abin da kake so kana son wanci amma kana so ka inganta mata rayuwa in ta yadda za ta yi bismillah in ba ta yi ba ka zo muna da ƴan mata nan da zamu hada ka da su gangariya insha Allah masu ilimi wayayyu in kana so mu hadda masu digiri insha Allah amma fa kaka ga mata wannan ni da kai ne kawai kaka ga mata Allah ya saka alheri
Allah ya saka da alheri wannan yake cewa shi ma bai dan Maiduguri ne amma yana sana'a a Lagos duk sanda ya dawo hutu gida inda kamar Maiduguri kenan wai baya yin ibada sosai kwata kwata amma a Lagos jam'i ba ta wuce shi a askar safa da yamma duka baya barin shi amma in ya dawo yace wallahi bai hasallolin da ba bai san ma adadin sallolin da bai yi su ba shine yake nema a bashi shawara kuma yace shi yana da wai kamar yadda ya faɗa yana da kishi sosai ba zai iya daukan iyalan sa ya tafi da su Lagos ba
to abin da yake faruwa zahiri ne ko dai akwai wasu shedanu ne a Maiduguri akwai wasu shedanu ne da suka fi karfin ka a can sai ka tashi tsaye tunda ka san ana so a raba ka da Allah a wurin na ɗaya kenan ko kuma akwai abokanai na banza da take tare da su tunda dan dan ka san na san dai kai ba aljani bane ba kai kadai zaka rayu ba ka canja abokanai ka haɗu da mutanen kirki kuma tunda ba tilas ake maka ba ai ba kai da wani uzuri ai ba bindiga aka sama ba ba komai ba kai ma din akwai shikenci irin naka eh kuma ba mamaki a Lagos din yanayi ne yasa dole ma ka je ka ci gaba da sallah ko kana tare da inda za ka yi sallah amma a Maiduguri watakila ba ka zaune da inda za ka yi jam'in ko kana tare da abokanan da mutanen banza ne kai maza maza ka gyara kada ka mutu akan wannan yanayi wallahi kurin abin da zan gaya ni ba ni da wani abin da zan iya maka na sauki akan wannan abu dole sai ka yi sallah kuma dole sai ka yi jami'i kuma dole sai ka bi Allah tunda kai da kana kalmar shahada da haka je ka san yadda za ka yi ka yi rayuwa ingantacciya mai kyau kamar yadda kake a Lagos nan ma ka zo ka yi kuma matar taka tunda ba nasi ne na Qur'ani ya ce ka wata Maiduguri ba tunda Maiduguri shedanu sun hana ka ibada ba ka kuri da zuwanta ba Allah ne ya ce dole sai ka zo wataƙila akwai iyayenka ka rinka turo musu abin ihsani da kyautatawa ka ci gaba da zuwa in abu ya gagara kuma ka je a maka ruƙiya don ba mamaki akwai shedanu a kanka ni abin da na sani kenan wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ta yi aure na biyu da na farko duk mijin ya rasu ɗayan ta yi shekara 8 ɗayan kuma bayan shekara 20 so shine take tambaya wai a mata bayani yadda za ta yi zaman ta kaba sannan kuma tana son ta samu mai son ta saboda tana da burin wai mijinta ya rufe ta insha Allah tana jin
to wancan mijin da ya mutu fa shi an rabu da shi kenan
a dai na farkon ya mutu bayan shekara
20 shine ai
na biyun bayan shekara 20 so yanzu ba ta
da kici wanda ta aura mutuwa yake
eh biyu
to Allah kare
amin to shine
take kuma yanzu amma tana son wanda za ta riga
ta riga shi mutuwa sai da kanta zauna ita kadai ba abokin shawara wai hakan da take nema yana da kyau
to na farko dai haka Allah yake kaddarawa wata za ka ga ita take bullewa ba ita za a bulle ba wata take bullewa ita ba ita za a bulle ba duk da maza dai sun fi son matar da kai za ka bulle ta ba ta bulle ka ba haka dai maza suka fi so ba laifi ki roki Allah Allah ya baki mijin da za ki riga shi mutuwa ba laifi idan mutuwar ki ki gaba din shi ne kuma ki alkhairi sai ki roƙa ba laifi bane wallahi alam
Allah saka da alkhairi wannan yake cewa wai menene hukuncin wanda ya sadu da matarsa a lokacin al'ada wai saboda kar yayi masturbation
subhanallah haramun ne saduwa da mace a cikin al'ada haram ne mutum ya kusanci matarsa cikin al'ada Qur'ani ya ce fa atazul nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna kun yasanci mata in suna cikin al'ada kar ku sanci su sun yi tsarki dan ka aikata sabon Allah kuma Allah zai kama ka in baka tuba ba. Na'am.
Gusto da kai ya masturbation ya
ai babu wani uzuri da zai sashi zai sadu da matarsa ya je kara aure mana. Kun wannan tana al'ada ba sai ta ga wajen wacce ba. Bai da wani uzuri ba a ce wai dan kana cikin tsananin sha'awa ka je ka sadu da matarka haka ba. Wallahu alam.
Allah ya saka da alkari. Wannan take cewa mijinta ne ya bata buhu biyu a cikin zakar da ya fitar na hatsi sai ya ce ta baiwa wasu a cikin mabukata a danginta. To kuma garin nasu da nisa shine ta ce za ta iya siyarwa ta siyar sai ta yi transfer din kuɗin a can garin nasu su kuma a garin sai su sai wannan buhun hatsin sai su raba.
Za ta iya yi da izininsu. Za ta iya yi da izininsu. In akwai waya sai ta musu ya ce ga buhunan hatsi an ba ku. Ku turo a ɗauka ko ku zo ku ɗauka. Ba za su iya ba. Su sai su faɗi yadda za a yi musu da shi. Ya asiyar a turo mana kuɗin. Da haka ya halatta ta yi amma da yadda su da izininsu. Idan kuma ba ta iya magana da su to ya halatta ta yi sai ta tura musu kuɗi ta ce amma ga shi abin da ta yi. Wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa mutum idan yana sallah maimakon ya raka a huɗu sai ya yi biyar. Ko ya rage ya zai yi. Ko kuma idan mutum ya manta sujjada ɗaya ko biyu ya zai yi.
Wanda ya raka a huɗu ko biyar duk an ba mu amsa mai ahlali ya faɗa duk wanda ya tauye ya yi ragi to zai sujjada qabla salami ai afwan wanda idan farilla ce ya rage to zai cika to farilla sai sujjada ba'da salam to wanda kuma yayi kari shi ma sujjada ba'da salam zai to amma wanda ya tauye sunna manna kasa sunnatan kenan to zai sujjada qabli kenan sujjada qabli ana yin ta ga wanda ya rage in ya rage sunna sai sujjada qabli sujjada ba'di kuma ana yin ta ne ga wanda yayi kari ya ƙara raka'a daya ya ƙara farilla ko ya ƙara sunna wannan shine hukuncin a me ya kamata yi to sai kuma me yace
bai yaman ta sujjada ɗaya ko biyu
sai ya maida ita daya sai yayi ta biyan in ya gama ya sujjada ba da salami sujjada bayan sallama wallahi alam.
Allah ya saka da alkai. Wannan take cewa tana so a bata shawara dangane da wata matar babansu a lokacin da suke tare sun kasance cikin tashin hankali saboda azabtar da su din da take. To yanzu ta yi aure ma ta girma baban nata ma ya rasu to amma duk sanda ta tuna abin hakuka take saboda haushin abin da aka musu to shine take tambaya mallam wace addu'a zai bata wace za ta daina jin haushin wannan kishiyar mamanta su.
To ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا يتذكرنك كرنت ربنا انك رؤوف رحيم ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم يا وبنجي كركا سانيا منا فشي ga yan uwan mu masu imani ya Allah kai ne mai tausasawa mai jin kai ki ta mai ta wannan insha Allah kuma ki ci gaba da yi mata ihsani da kyautatawa ba komai wanda ya hada kudin ma ya mutu sai ki hakuri wata ira ita ma ta tuba kuma ta yi da na sani ki hakuri kuma ki ci gaba da wannan addu'a wallahi alam.
Allah ya saka da kai. Wannan take cewa dan Allah a tsaya ta da addu'a mahaifinta baya kula da lamarinta komai zai yi ba za ta komai za ta yi ba zai mata magana ba kuma ya sa ta a makarantar boko amma bai taba ba ta kudin makaranta ba ko kwandala kuma ta ce ba ta yin kowanne sana'a kuma a tsaya ta da addu'a Allah ya ba ta sana'a ne.
To kin shiga jarabawa kin hadu da uba wanda yake gashi nan sai dai addu'a sallam amma alhamdulillah kina da hankali yayi kin gane baya kula da ke baya miki to ke kuma karki je ki jefa kanki cikin fitina muna miki addu'a Allah ya sa ubanki da ya cigaba da kulawa da ke kuma ina ba ki shawara duk inda zaki nemi wata sana'a yanzu ƴan mata ma suna yin sana'a yi ki dan nemi ƴar sana'a da za ta rika ki abubuwa na samun kuɗi da yawa ana yi mata suna yi gaskiya ki dage kuma ina miki wasiya da ki rike mutuncin ki karki kuskura talauci ya sa ki canja ki je ki fada cikin fitina Allah ke yi.
Allah ya saka da alkai. Wannan take cewa ita matar aure ce a Saudiya take ita da mijinta to mijinta ya kama gidan haya wanda wai ba a biyan kuɗin wuta da ruwa saboda an samu su ne ta hanyar sata a yadda ta faɗa
kamanya
azan rauniyar hanya wata tabar
wuce an samu wutar da ruwan hanyar sata kuma a Saudiya wata kila ma a Makka ko a Madina
eh wanda garin annan Muhammad su san ba sa biya shin suke ce maka gaskiya kamar fa haram suke sha shi kuma ya ce wai wai ba haramun bane
ina
ina shi ne mun fata
ki kokari duk yanda zaki ki dawo da mijinki ki dawo da shi hanya ta daidai ya daina cin haram a rayuwarsa duk wanda ya saci wuta yake shanta baya biya kuma ana biya ko ya saci ruwa yana sha kuma ana biya shi baya biya wallahi haram yake sha ya kamata ku kiyaye ba mun ce wai ina gwamnati ne na waye waye a siya biya a kiyaye fa kar mu ce lalata lahiyarsa tun yana duniya abu na biyu idan da yadda zaki keke sa a dawo da wutar halattacciyar wutar to ki sa a dawo da wutar ki nemi duk yanda zaki ku dinga biyan kudin wutar da ruwan nan ya fi muku alkhairi amma wallahi rayuwar ku tana cikin hadari idan bai yi ba to ke kin isar da sako laifi yana gare shi kuma ya kamata mutane su sani sabon Allah a Najeriya ba daidai yake da a Makka ba fa ko a Madina sabon Allah a Kamaru ba fa daidai yake a Makka ko Madina ba sabon Allah a kasa mai tsarki ya fi kowanne hadari da girman zunubi man yurfihi bil hadin bi zulmi nuziku min azamin ali Allah ya ce duk wanda ya nufin nufi kawai niyya kawai na barna da zalunci sai mun dandana masa ita matsalan Makka da Madina akan sako niyya kawai in kai baka yi ba kai niyyar za ka yi baka yi ba to sai an dandana maka azaba ballanta na wanda ya aikata wannan labarin bai daidai ba a Makka a Madina mutum yana aikata haramu karara irin wannan kuma an gaya masa yaki shi yasa mutanen mun nan kaga Allah yake tijarabar su da abin da yake jarabar su abubuwa ba dadin gani wallahi Allah sauki
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mutum ne yake da mata biyu kuma baya iya gamsar da su ba shi da lafiya ta ce yana da ciwon siga da hawan jini sai ya ƙara aure ma kuma to amma matan gaskiya ba sa iya zama sai da ya aure kusan tara to amma biyu ne kawai suke iya zama suke iya judewa to shi ita mai tambayar ta ce shawara take nema wai ita kanta sai ta hada da istimna'i ko da yaushe saboda baya iya gamsar da ita to shine take tambaya za ta iya hakura ne ko da bai gamsar da ita ba ko kuwa za ta yi
to bukata ta auratayya wani abu ne na sirri kuma na amana mijin su bai da lafiya na farko dai duk mijin da ya san yana da larura bai da lafiya to bai halatta fa yaje a wurin mace sama da daya ba dayan ma sai ya mata bayanin cewa bai da lafiya na larura bai zai iya kula da ita ba in ba ka ba Allah zai kama shi saboda ya boye kuma ya ji ya auro mace baya iya kula da ita abu na biyu balantana mutum bai da lafiya kuma ya je tare mata biyu kuma ya san yana da larura bai zai iya gamsar da su ba akwai shiga haƙƙi da cutarwa abu na uku haƙƙinki ne biyan buƙatar ki ta shimfiɗa idan kin ga zaki iya jurewa a haka kuyi zaman auren to sai ki tawakkali ga Allah dan wasu matan suna iya haƙuri su rayu a haka amma ba kowa ba to amma ta ce ita sai ta yi istimna'i ba ko to kin ga kin aikata haram dan biyan buƙatar wani tunda ya kai gaba zaki iya yi ba ki neme ya sauya miki kurin ko kuma ki daina yin istimna'i ki gwada ki ga zaki iya rayuwa babu namijin ki ci gaba da zaman aure kina masa hidima Allah baki lada in ku ba zaki ba sai in ki aikata haram to kashe auren shine fi miki alheri akan ki zauna da auren kuma kina aikata haram wallahi alam
lataka da alkhairi tambaya ta karshe yake cewa shi dan kasuwa ne idan zai sayar da abu za a ce masa nawa ne gaskiya wannan abu yace misali sai ya ce 1500 shi kuma mai siya kawai sai ya ce ya siya 2000 to kai sai ya ce kawo ya siyar to shine yake tambaya mai hukuncin haka haka yana yawan faruwa mutane zai sai abu sai ya ce ni gaskiya in an fada mai gaskiya kuma sai ya rage kuma sai kaga an siyar ma
ban gane ba
in ka tambaye mutum mai gaskiyar abu kaza zai ce misali 10,000 kai kuma mai siyan sai ka ce na siya 9,000 to wani sai kaga ya ce ma kawo to me hukuncin haka
to dan bi ne ko dai ƙarya yake ko dai ƙarya yake ba gaskiya ne yake faɗa ba ma'ana an tambaye shi ya faɗi gaskiyar sai ya ƙarya ba zai faɗi gaskiyar ba kaji daya to tunda ƙarya ya faɗa to in an nemi ragin kaga ƙarya yi to sai ya sayar a yanda aka taya masa me yasa mutane suke haka saboda kawai al'ada sun ginu akan su ƙaryar ba wani abu ne a wajensu kuma a wajen Allah wani abu ne ɗaya kenan na biyu za mu iya cewa to ai hakkinsa ne ya saryar naka ba laifi ya yi ba nawa ne gaskiyar kayan nan eh 2000 ne gaskiyarsa to me ake nufi da gaskiyar it can take different interpretation zai iya ɗaukan fassara da yawa ka gane gaskiya 2000 ne zan iya sayarwa to sai ga an saya 2500 wataƙila ya ga ya ci riba ko bai ci riba mu ma dan ya rabu da kayan a nan abinda zaka duba hakkinsa ne ya saryar akwai laifi a shari'a dan mutum ya haƙura da hakkinsa ya saryar ya faɗi gaskiyar amma an saya ba a cika masa ba hakkin ya saryar bai saba Allah ba to amma galiban wasu ƙarya suke yi
to amma me wannan
abu yawa sannan kuma abu na biyu mutum bai da haƙƙi a shari'a idan ya zo zai sai kayan ka wai sai ka gaya masa haƙiƙanin nawa ka saya kuma nawa ka dora riba kar wani ya takura maka wai ka zo ka sayo kaya 1100 kana dora 1200 a zo a ce wai sai mutum kaga in ya raina ka sai ce wai dan Allah kai a nawa yake a wajenka to kuma nawa ka dora mini sai ga mutum yana tarin tsananzi kace a ba hakkinka bane ka tambaye ni nawa na sayo shi kuma ba hakkinka bane ka tambaye ni nawa na dora riba kasuwa sirri ce to kuskuren da yan kasuwa suke yi sai a zo a shiga musu hanci a zo a tambaye su abinda ba a da haƙƙi akan a tambaye su to har ma ta kai ga mutum ya zo yana yin ƙarya dan haka kana mutum ya ƙarya dan ƙarya tana ɗeba albarka a cikin kasuwanci ya faɗi gaskiya kawai idan ya tambaye ka saboda hali irin na mutane kawai ga ya mai farashi alaji kayan nan kaza ne nawa ka saya shikenan ko kuma in ka ce masa 2000 ne 2000 ne ya ce 1500 ka ce a kai ba ka ce in gaya ma gaskiya kai ka ce in gaya ma gaskiya da ka iya gaskiyar kenan ko ka saya ko ka je gaba to amma mutanen mu sun gina akan al'adar nawa ne gaskiya abinda yake nufi nawa ne zaka iya sayar mini
garanti ke minimum
to haka to bari mu dauki a haka din nawa ne gaskiya nawa ne mafi karancin abinda zaka iya sayar mini in ba haka ba ba magana sai mutun ya fada to kuma abun mamaki in aka fadi kasa da aka sai ce kuma ya sayar wallahi alam idan ya fadi gaskiyar ya san ya fadi gaskiya in kuma ƙaryar da ya fada to zai yi zunubi ne idan ya faɗi ƙaryar
to amma me gaskiya anyway me gaskiyar abu kaza me ake nufi
to ni
ai wayo ne nake ga ake sa wa dan kasuwa ya kayyade ribar sa kenan duk da dai dole da riba ai
yanzu kai me ka fassara ma'anar me gaskiya me ka fassara shi kai ni dan kasuwa ne me sayan kaya idan ya zo ya ce maka kana shago alhaji me gaskiyar wayan nan me ake me ka fahimta
aga ni abin da na fahimta wai wani tactics ne wani wayo ne na mai siya abu yake so a fada masa gaskiyar yadda daga shi ba za a rage ba last price kamar shi ne in an ce gaskiya abu
to zai iya dauka haka ni kuma yadda na fahimce shi wannan wayar zai iya yiwa a sayar da ita miliyan 1 zai iya yiwa kuma a sayar da ita 800,000 to amma kai da kake sayarwa alhaji me gaskiyar wannan wayar ma'ana nawa ne abin da ka kayyade kake sayar da wannan wayar dan haka ba yana nufin nawa ka sayo ta ba ba kuma yana nufin nawa ne in ba haka ba bara ka sayar ba nawa kake sayar da ita nawa ne gaskiyar kudin ta gaskiyar kudin ta 800 amma bai nuna cewa in ka saye ta 700 ba zan sayar ma ba zan iya haƙura da babbar riba in sayar makan karbi karamar riba ni abin da na fahimta kenan so ni ina ganin kai tsaye ba za mu iya cewa ƙarya yayi ba kai tsaye amma ya danganta ga manufar da shi wanda zai sai kayan me yake nufi wallahu alam wallahu alam ko kuma shi wanda yayi tambayar ya iya turo mana sati mai zuwa mu ji me yake nufi ko kuma su masu sauraron mu masu bibiyar mu za su yan kasuwa za su iya turo mana mu dan ji karin bayani wata kila ko akwai wani bayani wanda ba wannan ba wallahu alam
insha Allah ya saka da alkari ma sauraro duka nan muka zo karshen wannan shiri insha Allah sai Allah ya kai mu mako mai zuwa kada ku manta za ku iya kallon wannan shiri kai tsaye idan an gama shi a channel din Dr. Abdullah Usman gadan kaya sannan kuma za ku iya ci gaba da turo da tambayoyinku akan shafin Dr. Abdullah Usman gadan kaya Facebook Dr. Abdullah Usman gadan kaya TikTok sannan da Injiniya Abla Adam Musa a Facebook da TikTok da za ku iya turo da tambayoyinku sannan za ku iya ci gaba da turo da tambayoyinku ta group din Malama Hafsat wanda suke cike mutane suna da yawa sun sani mata ne mafi yawan su sannan kuma za ku iya turowa akan number ta WhatsApp +234 8098 459565 daga nan muka zo karshen shirin akra muka laza a rufe mana da adda akwai masu turo addu'o'i da yawa masu neman miji neman lafiya da sauransu
to Allah ubangiji muna roƙonka da sunnukin ka kyawawa da roƙe ka ki amsawa duk mai bukata da ya turo mana wannan shafi namu ubangiji Allah ka biya masa bukatarsa Allah ka biya mana bukatun mu mun ma da muke karanta muke amsa Allah ka biya mana bukatun mu ka yafe mana kurakuran mu yan uwa da suke taimaka mana suna daukan wannan karatu a cikin wannan dare ubangiji ka ba su lada kuma ka biya musu bukatun su Allah ka sa mu cika da imani marasa lafiya mu ci mu Allah ka ba su lafiya masu lafiyan Allah ka tsare musu lafiyar su Allah ciwukan da suke damu Allah ka yaye mana Allah ka sa mana albarka ci abin da muke faɗa ka yafe mana kurakuran mu ka ba mu ikon gaya mutane daidai Allah idan mun yi kuskure ka ba mu ikon ganewa mu yi mutane bayani na daidai Allah ka sa aljanna mu komar mu wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh